اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين اللهم هينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 26 ga watan Sha'ban wata na 8 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka domin tattaunawa akan babban bakon da yake fuskanto mu wani bako wanda yake mai girma mai karamci daga cikin mahi alkhairan baki yana fuskantar mu wannan bako shine bako na karamci bako na kyauta na kyautatawa bako na tsoron Allah bako na tilawa alqur'ani bako na gwagwarmaya bako na seta mutane bako wanda yake zuwa da rahama yake zuwa da shiriya bako na yiwa Allah tasbihi bako na zikiri bako na kiyamul laili bako na tarawihi bako na neman kusancin Allah bako na ciyar da abinci bako na tausaya ma juna bako na saukaka ma juna bako mai zuwa da itikafi wanda yake zuwa da wato yawaita addu'o'i bako na gafara wannan bako ya cancanta ya dace wato ai horin ciki game da zuwan shi saboda dimbin alkhairan da bakon nan yake zuwa da su ya cancanta a ce mun yi tanadi mun yi shiri mun yi horin ciki mun ji dadi domin huskantar wannan babban bako kuma ya cancanci a shirya mai wuri wuri kuma irin wanda ya dace da shi kamar yanda duk lokacin da mutum zai yi bako to in bakon yana da kima a zuciyar shi za a ga yana ta shirye-shirye yana tashan wahala a wajen yi ma bako tanadin masarki da kuma yanda shi zai shirye kanshi to haka ma wannan babban bako namu watan azumi shi ya cancanta da haka nan matukar dai mu musulmi ne na gaske kuma musulunci yana da kima a zuciyar mu to azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci don haka ya cancanci a sadaukar da kai ya cancanci a kashe dukiya a wajen hidimtawa wannan mahi alherin bako da yake huskanto mu dan uwa musulmi wannan babban bako namu shine wato watan Ramadan watan Ramadan wani daga cikin bayon Allah yana cewa Ramadanu aqbala ya ulil albabi fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyabi amun madha min umrina fi ghaflatin fatanabbahu fal'umru dhillu sahabi yace Ramadanu aqbala watan Ramadan ya huskanto ya ulil albabi ya ku masu hankali fastaqbiluhu dan haka ku tarbe shi ku huskance shi ba'da tuli ghiyabi bayan tsawon lokaci da aka dauka rabban mu da shi amun madha min umrina shekara ce zur ta shude daga cikin rayuwar mu fi ghaflatin muna cikin rabkana dan haka abinda ya dace yace fatanabbahu ku halka fal umru dhillu sahabi rayuwa kamar inuwar girgije ce za ta zo ta shude saboda haka ya cancanta mu yi tanadi ƴan uwa domin fuskantar wannan bako wannan wata mai albarka watan da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikin shi kamar yanda ya ambata a cikin alqur'ani yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan shine watan da aka sauki alqur'ani a cikin shi Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadri shi kuma yana cikin ramadan Allah yace inna anzalnahu fi lailatin mubarak lalle mu mun sauke alqur'ani a cikin dare mai albarka daga cikin darare na watan ramadan saboda haka alqur'ani izo 60 kaf Allah ya sauke shi cikin watan ramadan kuma cikin daren lailatul qadri daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza kuma aka dora sabkar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi a tsakanin shekaru 23 dan uwa yana cikin abin da ya nuna girman watan azumi da matsayin shi kasancewar shi shine watan da Allah ya zaba ya sauke alqur'ani jiki shi saboda girman alqur'ani duk wanda ke da alaka da alqur'ani to shi ma zababbe ne kaga saboda mi saboda zababban magana ne daga cikin maganan Allah aka turo shi ta hanyar zababban mala'ika aka turo shi zuwa ga zababban annabi a cikin zababban gari wa hazal baladil amin a cikin wato zababban wata shine watan azumi a cikin zababban dare shine daren lailatul qadr dan haka alqur'ani duk wanda yake da alaka da shi to zaka tar da shi da kanshin zababbe ne dan uwa yana daga cikin wato abinda ya dace gare mu mun fuskanci wannan wata domin ramadan wata ne wanda yake koya mu hakuri yake koya mu juriya wata ne wanda yake karantar da mu wato shanye wahalhalu domin neman yarda Allah ga mutum gashi yana da iko ba daure shi aka yi ba ba rike shi aka yi ba yana kai kawo ya iya shiga kowane lungu ya ci abin da yake so ko ya sha abin da yake so amma saboda a zuciyar shi akwai girman Allah akwai tsoron Allah kawai ya kame babu wanda yake control din shi ko muna azumi ma wato wasu mutane ake turawa suna biyan mu babu in akwai wanda yake biyan ka sai dai cikin mala'iku kuma ba ganin shi kake ba dan haka Allah ta'ala ya bar kowa da karan kanshi wato saboda girman azumi da matsayin azumi a wajen Allah shi yasa Allah ta'ala yace kullu amali bin adama lahu illa siyam dukkanin aikin dan adam nashi ne in yayi aikin alheri kwara daya Allah yace sai a rubuta masa lada 10 in ya aikata zunubi kwara daya sai a rubuta mai zunubi kwara daya talshi zunubi ba a lallaukawa him Allah ta'ala yace illa siyam amma banda azumi sai Allah ya ce saboda me saboda shi azumi nawa ne kuma ni kadai zan saka da shi ma'ana Allah bai wakilta mala'iku ba su rubuta maka lada azumi a kawai in kai azumi abinda aka sa mala'iku su rubuta kai azumi yaya sakamakon azumin yake sai ka je kau sai lokacin da ka je ka hadu da Allah Allah kadai ya san abinda zai kwaso ya baka a matsayin sakamakon azumi saboda haka wannan hadisi ya tabbatar da cewa Allah ta'ala yake cewa zai bar abincin shi da abincin shi saboda ni Allah yake to lalle azumi nawa ne kuma ni kadai zan saka ma mai azumi da shi sai Allah ta'ala yake canzawar bakin mai azumi ta hitraran miski kamshi a wajen Allah ma'ana in mutum yana azumi bakin shi yana canzawa ko to wannan canzawar da bakin shi yake a wajen Allah ta hitraran miski kamshi Allah yana son ta saboda mi Allah yake kaunarta saboda shi Allah duk wani kuha duk wani alama na ibada na bautar Allah Allah yana kaunar shi saboda haka ga Allah yana son ya da mana jikinka yayi tambu wajen zartar da wata ibada daga cikin ibadu ko kuma wani sawu ko wata kura ko makamancin haka cesa wato hadisi yace idanun da suka yi kuka saboda tsoron Allah ba su shiga wuta sai in nono ya koma cikin hantsa in dai idan mutun ya kwararar da hawaye domin saboda jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan idan ba za su shiga wuta ba sai kau in nono ya koma cikin hantsa ana kaza an jingina shiga abin da ba yayyuwa don a tabbatar da abu ne mara yayyuwa to da sauran wato a cikin alqur'ani Allah ta'ala yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu to mahallu shahir shine Allah yace haddasa sawun ibada da gurabun ibada ko sawun takawa wanda zaka ji wajen aiwatar da wata ibada Allah yana rubutawa saboda haka Allah yake son canzawar bakin mai azumi amma kuma kan mai azumi bar bakin shi ta wari yace Allah yana so Allah yana son canzawar bakin mai azumi amma dan uwanka ba ya so matarka ba ta so wari take ji ita ko don haka kenan sai ka gyara bakinka don haka wato watan Ramadan ɗin uwa wata ne wanda yake na yahuwa wata ne wanda ake daure shedan a cikin shi ake bude kohin aljanna a ciki ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma sahabban shi albishir da zuwan watan azumi kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa sahabban shi albishir da zuwan watan azumi yana ce musu atakum shahru ramadan watan azumi ya zo maku shaharul mubarak wata mai albarka fihi khairun akwai alheri tattare da shi don haka Allah yana lullube ku da mala'iku a cikin watan kuma Allah yana alfahari da ku a wajen mala'ikun shi yana fada wa mala'iku ku duba yanda bayina suke gogormaya wajen ibada da wajen neman kusanci a gare ni sai manzo Allah yace cikin hadisin fa'arullaha min anfusikum khaira ku nuna ma Allah alheri daga kawunanku ma'ana tunda Allah yana alfahari da ku to ku nuna mai aikin alheri wato daga kawunanku a cikin wannan wata dan haka ɗan uwa watan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan watan Ramadan ya kama saboda shi watan Ramadan koda kai baka yi farin ciki ba wajen tarban shi kuma baka yi tanadi ba da shiri to a wajen Allah akwai shirye-shirye na musamman da ake yi mashi Allah da kanshi yana wato sa a mai shirye-shirye domin zuwan shi daga cikin shirye-shirye shine Allah yana bada umarni a kukkubule kohohin wuta gaba daya yana bada umarni a bude kohohin aljanna gaba daya Allah yana turo mai shela na musamman wanda zai dore shela yana cewa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir ya kai wanda yake neman alheri fuskanto ka taho ga watan alheri nan ya taho ya kai wanda yake neman sharri dakata takaita domin wannan watan ba wata bane wanda ake fuskantar shi da sharri to kaga wannan meye kuwa na musamman ke da kai wanda yake yi kuwa yana cewa ina wanda yake neman alheri gabato taho ina wanda yake neman sharri dakata takaita saboda haka ashe wato Allah da kanshi yana girmama watan Ramadan ta hanyar wato wannan tanadin da wannan shirin da ake yi mashi yana daga cikin wato matsayin wannan watan ɗan uwa na Ramadan wata ne wanda idan aka ce ga yanan ya fuskanto to duk wani alkhairi da ka sani da duk wata albarka da duk wata rahama ita ce ta fuskanto shi yasa farin ciki ne albishir ne jin dadi ne ga masu imani masu tsoron Allah amma ba karamin asara bane ba karamin ladama bane ga shaydanu tababbu waɗanda suke masu sabon Allah shesa idan Ramadan ya zo to duk wani mutumin kirki mai tsoron Allah mai imani to lokacin kwasa alherin shi ya taho lokacin ƙara kusanci da ƙara inganta alaƙar shi da Allah ce ta zo duk wani mutumin banza duk wani kafiri duk wani mai sabo to lokaci ne na ƙarin asara gare shi da tabewa domin saboda shi kanshi shedan kin daure shi ake ana daure shedan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ana umarni a daure shedan to kaga kenan ba zancan shedan sai zancan ɗan shedanu ɗan kananu ko kuma waɗanda ya riga ya ba karatu ko cikin mutane ko aljannu akwai wanda su sun riga sun hita daga makarantar shi sun yi karatu sun yi fice to dan haka su za su mai mashi amma shi dai shedan Allah yana umarni a daure shi dan haka wato shi watan Ramadan ɗan uwa kaka ce ta neman kusancin Allah watan Ramadan wato iska ne na kwasa gara basa yake kadawa a cikin shi, teku ne na alheri yake bajikewa yake gabcikewa. Watan Ramadan wata ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi yayi mai tanad, to cikin huda ce ya dace mu domin huskantar wannan watan mai albarka. Daga cikin shinhudar da ta dace mu yi akwai tuba, kamar da malamai suke faɗi, muhimmin abin da ya kamata mutum ya yi domin tarbar Ramadan shine kamin Ramadan ka tabbatar da ka tuba ga Allah. Ka tuban ma Allah duk laifukan da suke tsakaninka da Allah, manya da ƙananu, lalle ne ka roki Allah ya gafarta maka su kuma roko na gaskiya. Kasan Allah yana karban addu'a ga wanda ya kalli zuciyar shi ya ga da gaskiya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah baya karban addu'a daga zuciyar rabkananna. Zuciyar marabkani wanda yana addu'a amma addu'a ma ba ta da muhimmanci wajen shi, bai dawo da hankalin shi ba ga Allah. Kawai dai shi dai iba addu'a ibada ce, Allah kaza Allah kaza, to irin wannan Allah kyale shi yake. Amma wanda yake addu'a da gaske ya huskanci Allah da zuciyar shi, to koma wace bukata ce gare shi Allah yana huskanto shi. Alƙawali ne Allah ya dauka man taba taballahu alaihi, duk wanda ya tuba Allah yana karban tuban shi. Ayoyin Alƙur'ani suna da yawa wanda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa tabbas in dai bawan shi ya huskance shi ya tuba, to shi yana shirye gafarta mai. Kuma komin sabon Allah bawa, ni a ce kai ne sarkin mushrikan duniya, yau kai ni ya tuba ka huskanto Allah da gaske, to Allah zai karbe ka, Allah zai yahe ma. Saboda haka yana cikin tanadin da ya dace mu yi ma watan azumi shine tuba ga Allah. Laifukan da suke tsakaninmu da Allah mu nemi Allah ta'ala ya gafarta mu. Sannan wato neman gafara ga ƴan uwa, abokanin mu'amala da sauran dukkanin waɗanda ake wato mu'amala da su, a roki ya huwansu da gafaransu, domin ana son musulmi ya shiga cikin watan azumi yana wato wankakke daga zunubai. Yana cikin abin da ya dace mu yi domin huskanta watan azumi shine mu shi mai shara ta zuciya, ba ta daki ba ko ta gida. Mu shari kike zuciyarmu daga duk wani datti. Wani dan saurayi ne, zuciyar shi tana nan wata budurwa ta mamaye mai zuciya. Kawai shi abin da ke zuciyar wannan masoyiyar ta shi ita ke hana shi shakata, ko yana zauna ko yana tsugunna ko yana kwance ko yana gicci ko sallah ma yake. Ita ke zuwa ta wato hoton ta ke zuwa ta mai mai tsayi. To wallahi wannan ma datti ne. Dole sai ka share shi daga cikin zuciyanka, ka share zuciyanka daga duk wasu zunubai, sannan ka share ta daga duk wani wanda ba Allah ba ka sanya Allah a wajen. Yana cikin abin da ya dace muhimmi, in akwai wani dan adam wanda ke wahalar da kai kullum shi kake gani gabanka, in kana zaune shi kake gani, in kana tsaye shi kake gani, in kana tsugunna shi kake gani, in kai kwana shi kake mafarki, in kana tahiya shi kake gani, hoton shi kake gani, to wallahi wannan datti ne, bai dace ba ga musulmi. Sai ka sharikike wannan daga cikin zuciyanka, so ake ka sa Allah. Shi fa yanzu wannan wasan da zuciya da wasu suke cikin musulmai, sai ka ce wai kai zuciyarka ka bada ta ga wani ko ka bada ta ga wata, wannan kuskure ne babba. So ake in dai kai musulmin kwarai ne, idan aka ce so kashi 100 ne, to ya kamata kama kashi 19 Allah. Duk wani wanda ba Allah bai zama cikin 10 ne zaka dan yan mashi wani kaso. Duk wani wanda ba Allah ba zaka so Allah, wato ka'ida ta matakai na so, Allah ne ya kamata ka so sama ga kowa kuma sama ga komi. To sai so na biyu shine mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu ta'ala, son abinda Allah yake so. Yanzu bayan zuciyanka ta mamaye son Allah yayi kane kane ciki, to sai ka so abinda yake son Allah, shi kuma abinda ke son Allah gurgurdan son da yake ma Allah, gurgurdan son da zaka mai. Akwai da yawa daga cikin jahilai sai ka ji ya ce wallahi wani kai kake cikin zuciyata, irin kaunar da nake maka ban taba ma wani irin ta ba, to inda gaske ne wannan kafirci ne kuma shirka. Kawai abin da yi sauki ka yarda ƙarya ce kake shikenan, amma in dai da gaske ne shike cikin zuciyanka ka so shi san da baka taba kowa irin shi ba, to kai yanzu shirkan ka yahi wanda ayat Qur'ani ta zarga, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah ya ce cikin mutane akwai wanda suke rukun wasu kishiyoyi ko ma bayan Allah, sai suna san su kamar irin yanda ake son Allah. To kai ba kamar ma yanda ake son Allah ba, kai kama hisan su sama ga yanda ake son Allah. In ka so wani dan adam sama ga yanda ake son Allah, ka tabka babban kuskure. Idan ka so kudi dukiya kan mata so sama ga yanda ake son Allah, ka tabka babban kuskure. dole ne ya zama san Allah shi yake sama ga san kowa shi yake sama ga san komai bisa kan san da kake ma Allah kana iya sadaukar da rayuwarka kana iya sadaukar da dukiyanka kana iya sadaukar da kowa duk koma takka wadda kake aure bayan yiwa kace ita kadai kake so a zuciyanka sama ga kowa sai jahili ke faɗin wannan magana ta ina ne yiwa kana kaunarta amma dai ta iya zuwa ta 1000 ko ta 3000 cikin masoya go tunda akwai annabawa akwai waliyan Allah akwai mala'iku dole ne a zuciyanka su higirma akan ta koko ita za ta higirma ai wanda ya higirma eh ita ta higirma kenan ko Allah ta zaga lahiya lauri zaka ci gaba da mara ita amma idan waɗannan sun higirma a zuciya ba wai Allah ba radda ta zage mala'ika jibril sai ta ci ta ga walqiya kadam zaka kwashe ta da mari saboda me saboda ta zagan ma babban masoyi ita karaman masoyi ya shego to haka nan ne ake son musulmi ya zama zuciyar shi zuciya ce wanda yana gidanta tana tahiya gulgudan tsarin musulunci ba bar zuciyar shi ba sake yau le 14 ko Febrairu ana cewa sallan masoya ce to kaga wannan magana da nake faɗi abin da sai ta wannan le 14 sallan masoya na shiriri ta mace shi wannan kwata kwata wato kristanci wanda bai san ko me tarihin sallah ba sai dora doka an ce sallan masoya wani abu ma kirki ne ko wani abun kauna shi musulmi kullun cikin soyayya Allah yake da annabi ba wai sai shekara shekara ba kowace kyautawa ma cikin haka yake kuma haka ma in ma soyayya ta dan adam ce kullun ma kana cikin ta dan haka babu zancan a ce wata sallan masoya wannan ba harakar musulmi bace haraka ce ta kristoci to a gulguje kai shara duk abin da yamma ka tutu a zuciya ka tabbatar da ka huddo shi ka sanya Allah a wurin abin na gaba daga cikin abin da ya dace musulmi yayi domin fuskantar watan azumi shine kokarin biyan bashi shika idan akwai bashi shika ko bashi shikan Allah akan ka ba kamar daga cikin bashi shikan Allah tana yiwa an tambayo ka azumi ko wannan bashi ne na Allah kai kokari ka biya shi tana yiwa wato an tambayo ka wasu salloli ko wani abu na ibada ko akwai alwashi akan ka to in akwai bashi shika na Allah kai kokarin biyan su sannan haka ma bashi shika na bayin Allah duk wanda ka daukan ma dukiya ko kace ka dauka sai a gaba ko ya tambaye ka kai kokari ka karkare da shi domin ka shiga Ramadan wato kubutacce daga duk wani haƙin mai haƙi ka iya zuwa kai azumi a dora kwashe ladai ana ba wani wanda ka zalunta kasan yanzu cikin wato munin rayuwar mu haccin bashi ma musulmi yanzu ba su iya ba sai mutun ya ci bashi ya ma cin bashi irin da zalunci wataƙila hatta harkar kasuwanci yanzu mutum zai sayi abu kamar dai keta muke majuna lokacin da zaka dauki abun kana da kuɗi a daidai lokacin amma sai ka ce sai a gaba ka bada tana yiwa a gaban ne baka da kuɗi amma yanzu kana da kawai baka bada kaga ga irin wannan lalatattar rayuwa ba ta da daɗi to yanzu rayuwar mu ta koma haka nan to kaga in akwai haƙoƙin mutane da kararran gamo sai kai kokari ka mayar ma mutane haƙoƙin su domin ka shiga cikin Ramadan wato babu haƙin kowa akan ka wani bawan Allah yace ya zal ladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban ya kai wanda zunubi bai ishe shi ba a cikin watan rajab watan azumin tsohi kana ta zunubi bai ishe ka ba hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban har sai da yazo ya saba wa ubangijin shi cikin watan sha'ban kana ta holewa baka dawo ga Allah ba a watan Rajab watan Sha'ban yazo shi ma kana ta yin abin da kaga dama sai yace faqad adallaka shahrus sawmi ba'dahuma fala tusayyiruhu aidan shahr isyan to ga watan azumi nan ya huskanto ka bayan waɗannan watannin guda biyu kakka maida shi shi ma wata mara alharma mara mutunci shi ma wata na sabon Allah yace kam kunta ta'lamu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa ikhwanin wa jiran mutun nawa kasani cikin wanda kuka yi azumi shekarar da ta wuce tsakanin ƴan uwa da abokai da sauransu makwabta yace afnahumul mautu amma yanzu an waye gari mutuwa ta gama da su wastabqa ka ba'dahum kai kuma mutuwa ta barka bayan su hayyan ta barka da rai fama aqrabal qasi min addani mi yake kusancin na nesa game da wanda yake na kusa ma'ana kai ma kana kusa daga haddu da su kenan yanda Allah ya barka to ya kamata wannan barin da aka maka ya maka amfani ya zama ka samu abin da su wanda suka mutu ba su samu ba ya zama na wasu Allah ya karbi ransu kai kuma Allah ya barka da rai amma barin da yamma da rai bai sa ka ƙara ma kanka wasu ayyukan alkhairi ba kaga baka amfana da damar da Allah ya baka ba yana daga cikin tanadin da ya kamata mu yi mutuna ni'imar Allah da yayi mamu idan Allah ta'ala ya kai mu Ramadan, duk wanda Allah ya kai shi Ramadan wannan ni'ima ce. Akwai hadisi shahararre na wasu ƴan uwa guda biyu, dai Allah ya karbi ran shi kamin azumi, dai kuma sai da ya azumi. Amma wancan wanda Allah ya karbi ran shi kamin azumi yayi kokari wajen ibada. Shi kuma wanga wanda aka bari baya da kokari irin wancan. Sai mutane suka zo suna taya ban wancan wanda Allah ta'ala ya karbi ran shi. Sai kakkala wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin yazo wajen shi sai ya ce yo shi wanda Allah ya bari da rai ba yayi azumin Ramadan ba kun san irin ladar da ya samu wanda shi wancan bai samu ba ashe manzo Allah ya nuna mu duk musulmin da Allah ya kara mai shekara daya yayi Ramadan cikin ta to ya kamata a ce sakamakon ka da matsayin ka aljanna ba dai bane da wanda Allah ya karbi ran shi saboda Ramadan wata ne na gogormaya na neman kusanci daga cikin abubuwan da ake yi na tanadi domin fuskantar Ramadan ɗan uwa akwai wato kokarin fahimtar hukunce-hukuncen azumi lalle ne musulmi yayi kokarin fahimta yayi tambayoyi bisa kan abubuwan da bai sani ba idan dalibi ne yayi kokarin bincike da karance-karance duk hukuncin da suke da duk hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi ya zamanto ya san su musamman ma wanda yake zaton suna iya bujiro mashi ya zamanto wannan ya riga ya san su daga cikin tanadin da ake yi domin fuskantar azumi wato ana niyya ta aikata ayyuka na alheri kuma niyya ta gaskiya wadda ba ta buƙatar wato gajiyawa ko kasawa kullum so ake musulmi wato shekara shi ta gaba ta hita baya ramadanin ka wanda yake na gaba ya zama ya ƙara na baya idan a can baya kai watan azumi an yi kiyamar laili da kai kai fashi sau daya to yanzu so ake karkai fashi ko daya idan can baya ma da ma baka yi fashi ba kiyamar laili kawai dai zauna ne kai sau daya to yanzu in ana kakkai zauna ko sau daya ma'ana so ake kullum ayyukan alheri na Ramadan kullum ya zama lullumkuwa suke a bangaren ka kenan wannan yana cikin tanadi mai kyau idan mutum yayi niyya aikata alkhairai domin watan azumi sai Allah ya karbi ran shi kamin azumin to Allah zai bashi lada ta wannan niyyar tashi Allah kadai ya san irin sakamakon shi Allah yana iya gafarta mishi sanadiyan haka saboda haka yanzu akwai sauran kwanakai babu wanda yake da tabbacin cewa dole sai ya kai Ramadan cikin mu Allah yana iya karbar mu a kowane lokaci a kowace kyautawa babu sharadin cewa sai baka lafiya ko sai kaga alamomi a babu wannan kowa riga sa wannan karatun dan haka sai dai tunatarwa ka iya zuwa daga ketara kwalta ka iya zuwa daga hawan moto ko daga hawan mota a kowane lokaci Allah yana iya kawo ƙarshen ajalin ka saboda ajalin ga hannun shi yake dan haka in yazo ƙarshe kuma wallahi tahiya zakai babu ruwan Allah da cewa sauran kwana uku ko sauran kwana biyu azumi in kuma kana garrama ka bari ka gani ana gobe dauka azumi in wasu basu bakunci lahira ana ma gobe daukar azumi sai wasu sun bakunci lahira kuma tun yanzu kowa cikin mu yana iya tuno wasu wanda an yi azumin nan tare da su a shekarar da ta gabata wasu ma malamai a garin nan ko sun gabatar da tafsiri a azumin da ya gabata amma yanzu gashi ana huskantar wani azumi suna ƙasa don haka ya kamata ko da dai a ce ba mu kai azumi ba to ƙarfin niyyar mu da niyoyin da muka dauka da yanda muka cika zukatan mu da guri na aikata ayyukan alkhairi ya zama shi kadai wannan ƙarfin niyyar muna iya samun wani abu a wajen Allah a sakamakon shi saboda haka yana cikin abin da ya dace mu kyautata niyoyin mu mutun ya sa mu kanshi insha Allah ta'ala ba gajiya ba kasala ba ja da baya a wajen aikata ayyuka na alkhairi to a wannan takaice kenan abin da ya shahi wato shin wanda da ya kamata mu yi domin fuskantar Ramadan daga cikin sai wato in ambata muhimmancin ayyukan da ake gabatar da su cikin watan azumi muhimmancin ayyukan da ake gabatar da su daga ciki suna da yawa ayyuka masu muhimmanci amma daga cikin su akwai azumi shi da karan kanshi saboda shi azumin saboda shi ne duk wani abu yake biyo baya ko to ka tabbatar da azumin da kake ya zama ingantacce duk wani abin da zai iya rage ma ladar shi ko ya tawaye maka shi to kai hattara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da ba zai iya barin maganganu na ƙarya ba haka ce qawla az-zur malamai suka ce kalmar daga al-izwirar shine al-inhiraf Allah ta'ala ya ce wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru 'an kahfi tanharifu akini kenan duk wanda ba zai iya barin karkatattan magana ba haka ƙarya ta shigo ciki ko gulma ta shigo ciki duk wata magana wadda ba daidai ba ita ce qawla az-zur to duk wanda ba zai iya barin magana ta banza ba ko magana wadda ba ta dace ba to Allah ba ya da buƙatar ya daina cin abinci ko ya daina sha. Me ake nufi da wannan hadisi? Ma'ana Allah baya buƙatar azumin ka. Zaka dauki azumi amma maganganu wanda ka saba yi wanda ba masu kyau ba, yanzu ba za ka iya kimtsa bakin ka ba saboda alharman watan azumi. To in baka iya barin wannan, manzon Allah ya ce Allah baya da buƙatar ka tsaya da yunwa, ka daina cin abinci, ka daina sha, kawai ka ci gaba da cin kayanka. Wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa siyamu min al-akli wash-shurb innama siyamu min al-lagwi war-rafath, ba azumi bane kame baki game da ci da sha kadai. Cikakken azumi shine kamewa game da yasassan magana da kuma kamewa game da dukkanin wasu harakoki da suka shahi magana ba tsako gamsi. Don haka azumi yana cikin abin da ya dace mu shirya shi da kyau. Abu na biyu shine wato tsayuwa, tsayuwa ta sallah. Tsayuwar sallah ita kuma ba a san mutum bai tsare nafila bai, bai tsare farilla bai ta kokarin nafila. Allah ya fi san wanda ya tsare farilla sai ya biyo baya da nafila filigo. Haka hadisi ya tabbatar ingantacce hadisul qudsi. Allah ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi, bawa na bai taɓa kusanto ni da wani abu ba wanda nahi kauna sama ga abin da na farallanta mashi. Kenan Allah yana son mu tsare farilla ku. To kenan aka ce salloli, sallolin farillan nan mu tsare su, dorayen su kan lokacin su. Idan muka tsare sallolin farilla to sai mu biyo da sallolin nafila. Sallolin nafila kala kala, musamman cikin Ramadan, kaga ko ba Ramadan ba akwai sallolin nafila wanda ake cema rawatib ko guda 12 wanda ake tare da salloli guda 5, raka'a bi kamin asuba, raka'a hudu kamin azhar, raka'a bi bayan azhar, raka'a bi bayan magriba, raka'a bi bayan isha, isha bi kenan. Wannan su ne rawatib tare da na farilla. Sai kuma salloli na nafila wanda ake cema sunnawafilul mutlaqa, su kuma wannan duk lokutan da ya halatta ayi sallah to ya kamata kai iya abin da kake iyawa. Haga san su sallah wallaha, duka ana iya lissafa su cikin waɗannan nafilul mutlaqa, sallah wallaha ko sallah ta shiga masallaci ko kuma sallah ta kamil la'asar ko kuma sallah ta tsakanin kiran sallah da ta da ikama ko kuma sallah ta kafin sallar magriba, duka waɗannan nawafilin ne mutlaqa, ko kuma sallah nafila kamin isha'i, duka wannan nawafilin ne mutlaqa, ko kuma wato akwai salloli na tarawih waɗanda ake yi. Tarawihi kuma wato mutum zai dora raka'a bibibi yana sallamewa gurgurdan iyawan shi. Wasu malamai suna da ra'ayin cewa tarawihi ba a wuce raka'a 11 har da witri. To wasu kuma malamai suna da ra'ayin cewa mutum zai iya yin sama ga haka. To ala kulli hal kenan abin akwai yalwacifi. Wanda ya tsaya iya raka'a 11 babu lai, wanda kuma ya ga yana iya wuce haka to idan ya wuce ba laihi ya aikata ba, domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl masna masna, sallar dai raka'a bibibi ake so ka dora yi kana sallamewa, duk in kai bi ka sallame, duk in kai bi ka sallame. Wa idza khashiya ahadukum as-subh, idan dayan ku ji tsoron asuba ta kullu, hasken asuba ya kullu, sai yayi wuturi shikenan. Kenan kaga wannan hadisin bai iyakance ba ko? To dan haka mutun yana iya yin waɗannan. Sannan akwai sallah ta at-tahajjud qiyamul layl wadda ake yi, kenan duka wannan suna ciki. Abu na gaba daga cikin abubuwan da ake son musulmi ya ba muhimmanci cikin watan azumi shine ciyarwa, infaki, sadaka, bayarwa. Hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance shine wanda yahi mutane yawan kyauta. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, kuma ya kasance lokacin da yahi tsananta kyauta shine cikin watan azumi. Kina yalqahu jibril, lokacin da malaika jibril yake haduwa da shi yana mai mudarasar alqur'ani. Sai ibnu abbas yace fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake haduwa da malaika jibril cikin watan azumi yahi iskan da ake hurawa yawan kyauta. Haka nan yana cikin kuma cikin kyaututtukan nan akwai ciyar da mai azumi, shi kuma nan akwai hadisai da suka zo suka nuna matsayin buɗe bakin mai azumi. Hadisi ya tabbatar da in mutun ya dauki azumi kai ka buɗa mai baki, ka ciyar da shi wajen buɗe baki, to za a baka lada kwatankwacin lada azumin shi, tare da cewa lada shi tana nan amma za a baka kwatankwacin lada azumin shi. Shesa wato musulmi a faɗin duniya suke gogormaya a cikin watan azumi wajen su ga sun buɗe bakin mai azumi. Kamar yadda ke shahararren abu sanannan abu, mu har yanzu a wajenmu ne irin wannan gogormaya ba ta kawo ba ta buɗe bakin mai azumi. Bakin gwalgwado mutane suna ƙoƙari, masu hiddo koko, masu hiddo kunu, duka suna ƙoƙari. Ba wani abin da za a rena, kowa abin da ya aikata komin ƙanƙantar shi ba abin renawa ba ne. Amma sai dai lalle in aka dubi wasu kasashe irin abubuwan da suke za a ga cewa mu ba mu yin komai har yanzu ba mu ida gano matsayin ciyar da mai azumi ba wanda mu da idan mun ga inda ake taran mutane cikin balaguransu wani mutum zai dafa abinci gagara masa dahuwa ya je cikin daji shi da kanshi cikin watan azumi rana za ta hadan mai yana cikin daji saboda taran masu balaguro eh karta ta huse tare tsakiyar kwanta ya tsaye ko su take shi ko su tsaya saboda ma wai gudun kai tsaye da su suki tsayawa shi tsakiyar kwarta yake zuwa ya tare da sun tsaya sai ya fara hada su da Allah dan girman Allah su sabka su tsaya su ci abincin shi dan zuwa ke yin haka na wuri to nan kaga in kama ya samu ba wai cikin garin ma ana bukata ba sai ka kai ka hudda waje ba ko dan cikin garin ma ba su wadatu ba to su can ma sun yi haka na wurin zaka tarda cikin gari ba su da matsala wallahi in dai game da abinci ne ko kirista ya san akwai bambanci a cikin watan azumi da sauran abincika domin Bahaushe ya ce albarkacin kaza ai kadan gari yana shan ruwan kasko ko to ko kafirin dake cikin garin wallahi suna dantana ni'ima daga rabasa ta watan azumi ko kafiri za a yi ya zo bude baki yawa goshin shi aka rubuta shi kafiri ne kawai da ya shigo jama'a shikenan babu wata matsala to dan haka cikin watan azumi yana da kyau a ce musulmi sun yi gogormaya a wajen ciyar da junansu kowa ya kokarin ya ga wani ya ci abinci abincin shi na bude baki ya ci abincinka dan haka dai a takaice ciyar da mai azumi wannan ba karamar falala bace a wajen Allah a can kasashen Laraba zaka tarda wajen bude baki shela suke sai a yi sanarwa a ce komseriya tana buƙatar musulmi su zo bude baki kawai polisai ne suka hada kudi suna son sai sun gayyato musulmi sun yi musu bude baki a ce kamfani ta kaza ta wuri kaza tana gayyata al'umman musulmi domin bude baki a ce wato meri tana gayyata al'umman musulmi rana kaza ta shirya musu bude baki wallahi haka suke duk wasu manyan wajaje gwagwarmaya suke kullum sai ka zabi inda kake so kaje ka bude baki kuma duk inda kaje lalle sai ka bude shi sai ka tabbatar da ka bude bakin na wuri duk inda kaje zaka tabbatar da lalle kai bude baki amma nan wurin gaskiya mu saboda karamcin wannan har yanzu ana iya samun musulmi ya rasa abin da zai ci gashi rana ta fadi kuma yana cikin gari ba cikin daji ba amma wallahi tallahi ya rasa ruwan sha ma har yanzu ana iya rasawa to za ka ga su can haka bai yiwa wallahi ba yayi yiwa da an ce ma rana ta zo haduwa to za ka ga gayya ɗan unguwa duk sun huto ɗan unguwa guda ke hutawa waje guda kowa ya huddu duk bakon da ya shigo wannan kwanan ba su bari ya wuce in dai aka ce saura minti 10 haka a sha ruwa to zancan wani ya taho bisa hanya su bar shi ya wuce bai ma taso ba hanyar ma suke tarewa duk su yi shin huda kanta to gaskiya irin wannan abin yana da kyau kuma yana da dadi kuma yana da kayatarwa kwarai to dan haka yana cikin abubuwan da suke da muhimmanci cikin watan azumi shine wato ba da muhimmanci wajen ciyarwa da yiwa miskinai kyauta zaga Laraba irin wannan lokutan da suka fuskanto azumi ana gaba da azumi sai dai mutum ya je ya kwankwasa mutum a gidansa sai ya zube mashi kayan abinci wanda wani abin da zai ci yana mai wahala na rayuwa amma kawai sai ya ga an zo da mota ko an zo da baro an zube mashi kawai da an kwankwasa hoto sai ya juya bai ma san ko wane ne ba wani da ya gani hoshewa ke da kuka saboda tsananin farin ciki to kaga kama mutum alheri wanda har sai ya kai yana hawaye kai kai ma da kanka zaka ji dadi ka tabbatar da cewa wannan alherin wato alheri ne mai girma a wajen shi to ya hi dadi irin wannan dan haka yana daga cikin muhimman ababe wanda ake so mutum ya ba su muhimmanci cikin watan azumi shine sadar da zumunta don da ya samu iko na sadar da zumunta da ƴan uwan shi ko da ta hanyar kaje ka tarda ƴan uwanka ne ku gaisa to wannan yana da kyau cikin azumi yana cikin muhimman ababe masu muhimmanci kwarai a cikin watan Ramadan wanda ya kamata a ba muhimmanci tilawa alqur'ani to tilawa alqur'ani yanzu mun karanta aya Allah ta'ala ce shine watan alqur'ani ko to shi Ramadan da ma watan Qur'ani ne shi saka kake ganin manyan malumma da an ce ma Ramadan ya matso to sun rihe karatu su Imam Malik da sauran su duk wani darasi na fiqh na hadisi duka an rihe kowa zai huskanci alqur'ani gwalgwadan kokarin mutum wani zai yi sabka guda wani zai yi sabka biyu wani uku wani hudu wani goma kai wani ma kullum sai yayi sabka idan Ramadan yayi kwana 30 ba dai to sabka 30 ba dai zai wani kuma ya wuce wannan matakin to inna ma yablughu al-insanu taqatahu ma kullu ma shi'atun bil rahli shamlalu laula al mashaqqatu sada an-nas kulluhum al-judu yafqiru wal iqbalu qatalu mutun zai iya kaiwa gurgurdan abin da yake iyawa ne fattaqullaha mastata'tum dai in ka ji labarin wasu dole sai kare na naka usbana bin affan an ce raka'a guda yake da alqur'ani to ka gani da zancan ka kai ka zo ka gani sai kai sati kana tayi ka sauka ka dora ganin sati guda na sabke shi sai kaji an ce Uthman bin Affan in ya kabbara sallah Allahu akbar sai ya ce mala jannatu wannan sai duka raka'a guda yake da alqur'ani Tamim ibn Aws ad-Dari yana cikin wanda aka rawaito suna raka'a guda da alqur'ani haka Imam Abu Hanifa waɗannan a'imman guda uku sun shahara cikin wanda suka shahara cewa raka'a guda suke yi da alqur'ani saboda haka kenan sai mutun ya karanta gurgurdan iyawan shi ya karanta alqur'ani gurgurdan iyawan shi wanda ma bai iya karanta alqur'ani duka to zabi kadai inda yake iya karantawa ta maimaitawa Allah ba zai gaji da rubuta mai lada ba sai dai shi ya gaji da maimaitawa dan haka watan Ramadan wata ne na tilawan alqur'ani na karatun alqur'ani dan haka idan kuma mutun ya gaji da karatun alqur'ani ya rihe dan ya huta to kai yayi zugum sai ya ci gaba da wasu zikirori ya nemi wasu zikirori ya ta ambatawa kamar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim har ma wannan hadisi yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila arrahman kalmomi ne guda bi masu saukin fadi ga halshi masu nauyin gaske a mizani kuma mai rahama yana kaunar waɗannan kalmomin sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim وكما متن يويت ميمتا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كا جيد ذكرين كا جيد قراتن القراني ان كان ده سيولا سي كنا واذي كا سورارا كنت لاوا القراني تو وني كو كما كا كامو افريكا تي بي كو كو كما سنة تي بي كو منارا كو ايرن ودان to saka kamo ka kalla in ka gaji duka kaga wannan wadannan ababe ne wanda ya kamata musulmi ya maida su nashadin shi ka gaji da kokarin ibada yanzu kana son ka huta sai ka huta da su amma ka maida su su kadai ne kai abin aikin ka cikin Ramadan inda kaga wadannan tashoshin da aka ambata ai su in Ramadan ya zo dama ko can tashoshi ne wanda ba su watsa shirme ko kullum suna nuna ayyuka abubuwa na musulunci yanda mutumi zai koyi ibadar shi to kuma in Ramadan ya zo kuma sai su kara muka kokarin su kamar yanda wasu wanda ba su ba in Ramadan ya zo suke shela suna samar wato albarkacin watan Ramadan an shirya muku shirye-shirye na musamman ko na bata lokaci ji shiriri ta da sauran su wai albarkacin ma Ramadan ne aka shirye wannan to kaga wannan godiyan ma yace ake ma Allah don haka sai mutun yayi hattara da lokacin shi yayi amfani da shi a wajajen da za su amfane shi abu na gaba cikin abubuwan da suke da muhimmanci a cikin watan azumi shine addu'a kar mutun yayi wasa da addu'a da roƙon Allah yawaita addu'a cikin watan azumi wata ne wanda Allah yana karban addu'o'i a cikin alqur'ani da Allah ya ga ayoyin azumi karshen su sai ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni ina nan kusa kuma ina amsa addu'an mai addu'a idan ya roƙe ni kenan kaga kamar an nuna akwai alaka tsakanin azumi da addu'a ko to dan haka musamman ma lokacin bude baki Allah yana karba addu'a wanda yayi azumi in yazo bude baki yana cikin wajajen da malamai suke zanawa cewa wajajen da in mutum yayi addu'a Allah yana amsawa shine wato lokacin bude baki dan haka a takaice dai cikin azumi gaba ɗaya yin azumi lokacin da mutum yake dauke da azumi da lokacin bude baki duka lokuta ne wanda ya kamata mutum ya ba addu'a muhimmanci ya yawaita roƙon Allah sannan kamar yanda yake sananne a wajen da dama daga cikin mu ita addu'a tana da tsarirrukan ta wanda ake son ka kawo kamar magani magani kaga ai duk magani aka ce maganin ciwo ne na kaza to in an sha yana magance ciwon ko to amma akwai wanda zai sha ki magance mishi saboda yayi mugun sha ko kuma yayi mugun hadi ko bai hada shan maganin daidai ba to haka nan ne ita ma addu'a in baka yi ta yanda ya kamata ba ko dai lokacin da kake addu'a zuciyanka fayo bata fuskanci Allah ba da ke ko kuma lokacin da kake addu'a wato ya zamana akwai wasu ababe tattare da kai wanda suke hana wannan addu'a ita don haka dai a takaice ka in tsawaita akan addu'a Allah ta'ala yana karban addu'a yana cikin abubuwan da ya dace mu yawaita abu na gaba ina cikin muhimman ababe cikin watan azumi ga wanda Allah ya bashi giko yin itikafi itikafi shi kuma abinda ake nihi shine lizumtar zama cikin masallaci domin manhar ibada da kusanci ga Allah to wannan ibada ta itikafi ana cikin muhimman ababe cikin watan azumi ita ana yin ta ko ba cikin azumi ba amma da cikin Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin ta musamman goma na karshe dan haka yana cikin muhimman ababe yana cikin muhimman ababe wanda ake son musulmi yayi kwadayin wato samu cikin Ramadan neman daren Lailatul Qadr tun ya botse wajen neman daren Lailatul Qadr cikin Ramadan. Yana cikin muhimman ababe wanda ake son musulmi a Ramadan shine tarayya da miskinai da talakawa. Dai ƙarin tarayya da miskinai da talakawa cikin wato dukkanin al'amuran na rayuwa a cikin watan Ramadan, tunda Allah ya farlanta azumin shi da kanshi kamar yanda yake a ƙarshen aya la'allakum tattaqurku. Malamai suka ce cikin hikimar yin azumi akwai nuna saboda wani in ba farlanta azumi da aka mishi a rayuwar shi bai san yunwa ba, saboda Allah ta'ala ya mashi wadata wadda har abada ba zai tsamna da yunwa ba shi, kullum ma yana tare da shi makashi. To amma sai Allah ya farlanta ma musulmi azumi da wanda yake mai arziki, da wanda yake matsiyaci, da wanda yake matsakaici, da wanda yake matalauci, kowa sai ya dan ɗanaradaɗɗin yunwa ko. To kaga sai malamai suka ce cikin dan ɗanaradaɗɗin yunwa akwai neman a daidaita ka da sauran mutane, kai ma ka ji irin abin da sauran mutane suke ji duk da kai kana da wadata da arziki. Amma yanzu Allah ta'ala ya yi haka saboda zuciyanka ta kariya, ka gano cewa ashe wasu bayon Allah haka rayu, su wasu kullum ma Ramadanin, din dai wannan yunwa ita ce Ramadan ko, to wasu kullum ma Ramadanin ne, dan wani ka san da an ce Ramadan dauka yake yunwa da kishirwa, in dai wannan ne Ramadan to wasu su kullum Ramadanoni ne suke ci. Kamar dan haka shi wanda yake da wadata ciki akwai nuna ana son yayi tarayya da miskinai da talakawa. To abu na ƙarshe da zan ambata cikin abubuwan da suke da muhimmanci a cikin azumi shine roƙon gafara, neman gafara Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ika Jibril ya zo ya yi addu'a, ya ce duk mutumin da watan Ramadan ya shigo hayyahu ta ba a gafarta mai ba, to Allah turmuza hankacin shi ka ƙasa, Allah ya kaskantar da shi. Wannan duk wanda watan Ramadan ya shigo hayyahu ta bai samu gafara Allah ba, to wannan kaskantacce ne, ya wulakanta ya tozarta. To ya ne za kai ka samu gafara Allah shine ka roka, duk wanda ya roki Allah gafarta mai Allah yana gafarta, Allah ya dauki alƙawari, in dai har kai ta roƙon gafaran Allah to insha Allah Allah ya gafarta maka. Dan haka kar wanda ya ce to ai ka akwai matsala ya mutum zai ya samu gafara Allah, matsalai shine in baka roki gafara, amma in ka roka to alƙawari ne Allah yayye ce duk wanda ya roki gafaran shi to zai gafarta mai. Saboda haka mu yawaita roƙon gafara da kuma kusanci ga Allah a cikin watan azumi. To a ƙarshe zan zana wasu daga cikin hukumce-hukumce, kamar yadda nace cikin shirin da ake na tarban azumi akwai sanin hukumce-hukumcen da suka shafi azumi ko. To zan zarrahi da ambata wasu hukumce-hukumcen daga ciki. Daga cikin hukumce-hukumcen azumi akwai wato hukuncin ganin wata. To ganin wata hanya biyu ce ake tabbatar da watan azumi, shine a cikin wato watan Sha'abanu wannan idan ya kai 29 ko, idan ya kai 29 a dubi wata, in an gani za a tashi da azumi, ko kai ka gani ko wani ya gani, ko mutum ɗaya a Maraɗi ko mutum ɗaya a Niger gaba ɗaya, in dai wani musulmi guda ya gani to za a tashi da azumi. In kawai bai gani ba shikenan babu wata hanya sai ta biyu. Wace ce hanya ta biyu? Ita ce a cike lissafin watan Sha'abanu ya kai kwana 30. In ya kai kwana 30 babu wata hanya ta uku. Da kaga mutum na garrama jahilci ne ko kuma wawanci yake, amma a musulunci wannan su kadai ne hanyoyi guda biyu wanda ake tabbatar da shigowar wata. Ko watan musulunci yana kaiwa litiran ta'in ba ya kaiwa, to amma wani shi ba litiran ta'in ba ina ga har litiran sanka yana kai mashi, domin zaka tarda wani yana ta garrama shi har yanzu bai gamsu ba an ga wata, har musulmi sun yi azumi uku ko hudu amma shi har yanzu yana ta kwankwanto saboda bakin jahilci. Ai kamata ko za ka yi garrama ta tsaya ta kwana guda, in ma garrama za ka yi ta tsaya ta kwana ɗaya ko, saboda watan musulunci shi in dai ya cika 30 to ko an ga wata ko ba a ga wata ba ya mutu, babu litiran ta ɗaya a musulunci. Saboda haka wannan hanyoyin guda biyu su kaɗai ne ake tabbatar da ganin wata. Sannan fatawar da manyan malamai suka yi shine babu buƙatar shan wahala ta hanya neman wata da wata jimal ko wata na'ura, wannan duk azabtar da kai ne ba musulunci ne tsara ba. Yanzu zamani ne ya zo da cewa akwai na'urori wanda ake iya bincika, wato ba ta wannan hanya ake neman wata ba a musulunci. Hanyar neman wata shine musulmi su dubi wata da idanunsu wanda Allah ya halitta musu, in sun ga wata shikenan, in ba su gani ba aka ce kawai su cika lissafin Sha'abana ya kai kwana 30 an gama, babu wata ta uku. Kuma ga hanya mahi kuma wato musulunci sauki gare shi da rangwame. Yanzu wannan hanyoyin guda biyu akwai wani tashin hankali ko rigima ko wani ɓata lokaci? Babu, sai wanda kawai ga damar sa kanshi uku. Don haka ba hanya ba ce ta lissahi, ta gwannan lissahi, ko sai a ce sai an yi karatu mai zurfi, an iya lissahi, an san harakokin sarar karatun ilimin sararin samaniya, duka ba wannan zancen ba. Wannan hanyoyin guda biyu su ne ke da kwai cikin littafin musulunci gaba ɗaya, su ne wanda hadisai suka tabbatar ta hanyar ake tabbatar da shigowar watan Ramadan. Sannan don haka wannan shi ne. Amma wasu hanyoyi wanda ba wannan ba, to mutum wannan lalabe-lalabe da tsaka. Ka a kaddara wata ya kullo, amma sai kura ta hana a ganshi ko hazo ko gizagizai. Bi musulunci ya ce, cewa idan an lullube maku watan to ku cika lissafin shi a bana kwana nawa. Na 30 kenan matukar ba a ganshi da ido ba, to ba a ce ba sai mun takura mu kan mun binciko shi da na'urori. Wannan kakale ne takura mu kai. Daga cikin hukuncen wato watan azumi, akwai bangaren mutum ya dauki azumi, wato akwai niyya, an fara da niyya. Idan mutum zai daukar azumi dole sai yayi niyya, saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa inna malikul limri'in ma nawa. To wannan niyyar, wasu sun dauka wato wasu kaya ne masu nauyi, sai an sungume su ko an ci dauki niyya, to shi sai ta kallon ya za ya dauko ta. Niyya cikin zuciya take, kuma babu ma bukatar sai ka fadi da baki, babu bukatar haka. Shi yasa malamai suke cewa furta niyya da baki wannan ba a san shi ba a musulunci. Niyya da baki sai wajen aikin hajji kadai ko nan ne, wanda zai aikin hajji dole sai ya fadi ya ce labbaika allahumma labbaika labbaika hajjatan ko labbaika umratan. Amma in ba nan ba, babu inda ake fadin niyya da baki, babu. Atan azumi kace wai nawaita siyama, babu wannan karatu a littafin musulunci. Wani dan Kano ne nan ya rubuta wani littafi gun ina sai da Allah 20-20 nawaitu siyama, nawaitu lwudu, nawaitu duka, nawaitu nawaitu ne ciki. To wannan karatun ba musulunci yazo da shi ba. In zaka yi azumi kawai a zuciyanka zaka kudirce zaka tashi da azumi, sannan bai halatta ba. Misali, in aka ce yau 29 an dubi wata, an yi ta dubo ba a gani ba, kai ta bibiyar labarai ina aka gauta shiru baka samu labarin an gauta ba, suka ce to ni dai zan kwanda niyya, a baka kwana da ita. Tsani zai ce ni dai zan kwanda niyya, tunda dai har yanzu dai ba a gani ba, zan kwanda niyya. In Allah ya sa an gani kawai lahiya lauri, da ka tashi da asuba sai ka zo kai sallah, ko da kuka yi sallah asuba sai aka ce ma ai jiya labari ya zo zuwa karfe 11 na dare an ce an ga wata, an ga wata an gingime, gingime ne ko ake yawan ganin shi, a ce an ga wata an gingime, an ga wata gari kaza da gari kaza, karfe 11 na dare aka samu labari. Kai kuma lokacin ka jima da yin kwana sai ka ce an yi daidai, dama ban ci komi ba, to ba ai daidai ba, domin kai baka da azumi, saboda baka kwanda niyyar shi ba. In kuma ka kwanda niyyar shi to kai kuskure, saboda baka kwana da niyyar azumi baka ga wata ba ko kuma baka ji labarin an ga wata ba. In ka kwanda niyyar shi kai kuskure, kuma wannan wato rishin niyyar bai sa bayan bullowa alfir da ka samu labari sai ka dauki niyya, wannan baye. Saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce da yace la siyama liman lam yujbihu bil layl qabla tulu' al fajr, babu azumi ga duk mutumin da bai karbi niyyar shi ba cikin dare kama alfajir ya bullo. Kenan dole sai kafin bullowa alfajir, in Allah ya sa ka halka da wuri kafin bullowa alfajir sai ka samu labarin an ga wata, to lokacin ba matsala, kana iya kai sahur kuma ka dauki niyya kuma yayi. Amma in dai sai bayan bullo kai baka ma samu labarin an gauta ba sai bayan gama sallah asuba, to kai shikenan sai dai ka kama baki, amma azumin nan zaka rama shi. Daga cikin hukuncen azumi akwai ci da sha. Ci da sha kuma mutum yana iya ya ci ko ya sha a halin mantuwa, yana iya ya ci ko ya sha a halin kuskure, yana iya ya ci ko ya sha a halin an takura shi an cilasta shi ko, yana iya ya ci ko ya sha da ganga. To me hukuncin wanda ya ci ko ya sha da ganga? Wannan kowa san hukuncin shi, ya lalata azumin shi ko, kuma ya tabka babban zunubi mai girma, kaba'ira ne daga cikin manyan kaba'ira na zunubai, yana buƙatar tuba, ingantacciyar tuba. In ba haka ba, ya aikata zunubi wanda yana iya kai shi wuta Allah mai tsari da haka. Don haka inda gangan kawai ka ci babu wani uzuri na shari'a, wannan zunubin ka tarke ki, dole sai ka tuba tuba mai kyau, in Allah ya ga dama ya gafarta maka, sannan kuma bayan haka nan sai ka rama shi. To akwai malaman da suka ce sai ma ka yi kafara, to wannan kafara yin ta bai da inganci. Abinda ke da inganci shine zunubi ne kai, kuma wulakantar da addini ne kai, zunubin kai yana da girma kaba'ira. Abinda ke da kai akan ka tuba mai kyau da kuma rama wannan azumi. To sai kuma wanda shi a halin mantuwa ne, wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Duk wanda ya mantuwa yana azumi sai ya ci ko ya sha, to kawai Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi ko ya shayar da shi, kawai ya cike azumin shi. Kaka tsaya kallon girman abincin da ka canyi ko tukunya guda ne na abinci, sai shi wani bai da natsuwa sai dora gani kai kwano guda ne. wallahi ko kwano ko tukunya ce guda ka canye na abinci kuma ko ta none na ruwa ka shayi in dai mantuwa kai mantuwa ce to kawai wannan Allah ne ya ga dama ya ciyar da kai kuma ladaka ba ta ragewa ko kadan saboda kai mantuwa ka sha mu da uku na ruwa ba ta ragewa azumin ka yana nan daram Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai da haka kuma sannan hadisi sun tabbatar da ma Allah ya kauda kai game da mantuwa ga ayatul qur'ani na rabbana la tu'akhidna in nasina akhata'na to wanda kuma ya ci ruwa a halin kuskure to ya ne mutun zai ci abinci ko ya sha ruwa a halin kuskure to shi yana da huskoki daban-daban amma bari in ga dai a gurgushe shine kamar mutun ya duba haka sai ya ga alamun rana ta hada shi duhu ne gare ko kuma nimshi ne akai kawai sai kantar ruwa sai ba ya gama sha ko da ya ƙara daga waya sai ya ganta idan shiga kaskon rana na wurin ya gani to kaga nan wurin ya sha ruwa amma ba da gangan ba ko da gangan ne kuma ba mantuwa ba ko mantuwa ne a halin kuskure ne ya sha ruwa to wannan baya da zunubi domin saboda shi ma kuskure Allah bai kama mutum akan shi la to akhidna in nasina aw aqta'na ya tabbata kuma a hadisi qala na'am aw ta riwaya qala fa'altu Allah yace ya aikata haka ba zai kama mu da lahin mantuwa ko kuskure haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata amma duk abin da kai akan kuskure akwai ramku zaka zaka rama wannan azumin amma baka da zunubi kwai ramuwa akan ka Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi ya taba yin haka hadisin yana nan cikin Muwatta Malik lokacin azumi kawai Amirul Mu'minin Umar sai ya sha ruwa yana gama shan ruwa sai aka zo aka ce mai ai ka duba da Hajibu Shams ga kaskar rana na ya bayyana Amirul Mu'minin ko da ya leka sai ya gani sai ya ce al-khatab yasirun wa qad ijtahadna yace ramuwa abu ne mai sauki al-khatab shine musiba ma'ana musiban nan mai sauki ce dan karama shi saboda mu kokari muka yi mun yi ijtihadi dan haka Umar ibn al-Khattab sai ya rama kenan kaga ramuwa ya kamata mutun ya idan ya ci abinci a hali na kuskure to wanda ya ci abinci a halin tilastawa raban ai Allah kiyaye sai wasu suka kama shi makiya musulunci sai suka tilasta shi lalle sai kai loma wai saboda su bata mai azumi sai kawo mai abinci suka nuna mai to nan tilastawa kala biyu malamai sun ce tilastawa kala biyu akwai tilastawa akwai ikrahun mulje akwai ikrahun ghairu mulje tilastawa wadda take ta dole ka aikata abu ba kada wata mahita akwai kuma tilastawa wadda kai kawai in dai kai da gangan yanzu misali dai mutun yazo ya ajito ya tara ma hannu marin kaza ni in baka ci ba kawai sai kai loma dan kai mare ka to kaga ga tilastawa bata kai ba domin gwamnati mare ka akan ka bata azumin ka ko ko kuma ya daga bulala ya ce wallahi tafka ma bulalan nan zali in baka ci ba to wannan ba tilastawa bace wanda take sanya ga aikata mutun ya aikata wannan akwai lahi akan shi tilastawa wanda aka yarda tilastawa ce a musulunci shine wanda baka da mahita ka tabbatar da mutum zai iya halakar da kai ko zai iya wato galabaitar da kai in ma bugu ne to ya zama bugu ne wanda zai iya baka rauni in baka aikata ba kuma ka tabbatar da gaske ne to wannan kana ci kamar misalin a ce wasu kafirai Allah kiyaye sai ku hada hannunsu cikin Ramadan sai a tilasta wani ko biyar ne sai a tilasta wani a ce ci abincin nan sai ce azumi ne ki ce in baka ci ba halbi kaza ne ya tsaya garrama sai kaga san halbi shi durum sai a ce to kai ci to yanzu a nan wurin kana buƙatar kai sai ka tsaya ai kawai ci zaka da sunan Allah mai rahama mai jin kai kawai sai ka ci to amma yanzu idan ka ci sai malamai suke da magana shin wai kai yanzu wannan cin da kai in suka sake ka zaka ci gaba da azumin ne ko ko dai ya tsaya to sai malamai suka ce babu komai akan ka kuma zaka ci gaba da azumin ka baka da zunubin cin wannan abincin da kai wasu malamai kuma suka ce eh baka da zunubi wajen dai babu zunubi ba malamin da yake kana da zunubi duka malamai sun yarda baka da zunubi akan tilastawa to amma ci gaba zaka yi da azumin shine abin da suka ce ka ci gaba da kuma babu ramko akan ka wasu kuma malamai suka ce a zaka rama kai dai kai kamun baki in saka sako ka sai ka kame baki saboda alharma watan azumi amma zaka rama wannan azumi to abin da yake kiyayewa shine karama ka kenan baka da zunubi na cin abinci da kai da rana cikin watan azumi Allah ba zai baka zunubi ba saboda an tilasta ka tilastawa ko kafirce ma Allah aka tilasta ka kai to baka kafirta ba kafircin bai ba kana nan matsayin musulmi baka da zunubi dan haka abin da yake kiyayewa shine wanda aka tilasta ya ci abinci to kawai ya rama wannan azumin Allahu a'lam wato hukunci na gaba wanda shi ne ya fito mai ga hanci yayi habo ko to shi kuma zai je shashshahe jini ne kawai saka daya dadi hududun hancin shi ci gaba da azumi babu wata matsala haƙo idan jini na haƙo ya fito babu matsala idan jini ya fito ma mutum idan aka mutum diba jini kana azumi sai aka buƙaci sai an ɗebi jininka an ƙara ma ɗanka ko an ƙara ma wani ɗan uwanka ko wani abokinka an bincika an ga jinin naka ne yafi dacewa da shi saboda ikis ne ake nema kake kuma kai kake da ikis to kaga kamata yake nan a ce an ɗebo naka ko to sai ka bada kanka a ɗebi jini malamai sun ce ya halatta musulmi ya bada kansa a ɗebi jinin shi amma ya aje azumin shi saboda ceto rai me yasa ake son ka aje azumi domin jinin da ake diba a ƙara ma wani yana da yawa shi kuma da amma musamman malaman malikiya a ƙarshen ishmawi ne ko wani littafi ne yake cewa wato kashe ta taghrir ko saboda jin tsoron ka galabaita in aka ɗebi jininka da yawa to ana jin tsoron yanzu ka fara ganin juwa ko ka shiga wani yanayi kenan dan haka ana gama ɗiba jinin nan sai a baka banana da wani lemu mai sanyi ka sha shikenan ya halatta dan ka ce toran wani a ɗebi jininka ka aje azumi daga baya karama kuma baka da zulubi sai dai lada domin kai ceton rai kai ko kamar yanda cikin hukumce-hukumcen azumi idan Allah ya kiyaye a tsakiyar Ramadana sai wuta ta tashi a wani wuri daga cikin wuraren musulmi kowa sha wahala duka musulmi suna can ƙarƙashin wata inuwa suna ta zuba makansu ruwa saboda ana tsananin zahi to masu ma kashe wutar babu saboda yanda kowa sha wahala ba wanda zai iya dawaine to anan malamai sun ce ya halatta a samu wasu matasa ko kuma wanda aikin su ne kashe wuta a ba su tuwo da ruwa da hura su sha cika cikin su koshi su yi mata su kashe wutan nan daga baya su rama azumin ko kamar ceto rai ko ceto dukiya ko wata banna ta faru ba a iya magance ta dole sai an karya azumi to ya halatta mutum ya ashe azumin dan wato wannan ibada domin wannan duka yana cikin karkashin tsari na musulunci ko da Allah ya bayyana hukumce-hukumcen azumi sai da yace yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sauki gare ku ba ya son tsanani saboda haka duk hukumce-hukumcen da Allah ya tsara akan mu to akwai sauki kware cikin su dama tun asalin su masu sauki ne kuma in wata bukata ta bujiro da take bukatar a ƙara saukakawa kuma sai a ƙara saukakawa to dan haka alhamdulillah da ya shirye da mu akan musulunci idan jini yayi zama na jini ne na kaho amma kaho ko amma hijama to wannan kamata ya ka kiyaye kawai sabanin malamai bisa kan kaho ko hijama ka ketare shi kar kai kaho ka bari kawai sai bayan shan ruwa ko kuma lokacin dare ko lokacin sahur amma tsakiyar ramadana kar kai kaho shine kiyayewa to idan har allura ce kawai rashin lafiya sai ta kama ka ana cikin azumi masassara ko abin da yake kama da ita ka buƙaci dole sai an yi ma allura to malamai suka ce nan wurin za a bincike likitoci ƙwararru kaga nan ba harka ɗan ƙaramin likitoci bane ko harkan likitoci ne ƙwararru wanda sun san sanadaran da ake hadawa a yi wannan allurai dan likitan ka tambaye shi ya sanadaran da aka alluran nan shi ma bai sani kaga kamar masu yawo suna ɗasa ɗasan foliyon nan duk wanda ka tambaya menene aka gangama sai ya ce a Allah ne ma ban sani mu kai sai ka zo ka faɗa su abin da baka sani ba to idan an tambayi likita sanadaran da aka hada na alluran nan babu wani sanadari da yake da alaka da abinci kawai tsantsar magani ne to ya halatta a maka alluran nan ko guda goma ce kuma ka ci gaba da yin azuminka babu matsala azuminka yana nan amma idan cikin allurai akwai sanadarai na abinci to wannan fa tana bata azumi dan abinci ko da baka ci ba in dai gangar jikinka ta amfana da shi to azumi ya lalace kai kenan babu zancen serum ko wanda ya kwanci aka mai serum in ciwon naka ya kai sai an ma serum to kaka gardama ka bada hadin kai a ma serum ya halatta a yi ma serum ka aje azumi daga baya karama saboda rashin lafiya ce ko ayat qur'ani qararata ce wanda yake rashin lafiya kenan sai ya rama a wasu kwanakan na daban to ka san wasu musulmi karfin hali gare su kai mutum ya ga kawai shi bijin natsuwa a aje azumin nan ka rashin lafiya tana ci kuma ya nuna sai ya kai shi to kai ya zo ya kai ka eh kai wajen kai ka kai shi ya kai ka dan haka ana son lalle idan dai akwai larura ta rashin lafiya to babu laihi in rashin lafiyar ta buƙaci sai an yi serum amma in ka fahimci kai da kanka ka ji a jikinka cewa wannan rashin lafiya ba wata matsala bace babba kawai ina iya hakuri har a sha ruwa to babu matsala in an sha ruwa sai ka je a ma serum amma matakar dai kamar irin masassara da take hawa kaga wannan in ba a magance ta ba tana iya haddasa ma matsala don haka dai duk wanda ya takkama sai an mai siram tsakiyan azumi da rana don haka mai siram yanzu azumin shi ya kare kenan sai ya rama ba da zulubin haka amma zai rama to haka ma wani lokaci mai azumi sai ya yi tunanin ko yana halatta gare shi ya sa wani abu a halshe haka dandana kamar wani abu mai zaki musamman mata su suna da bukatar wannan fatawai waɗanda su suke shirye ruwa basu san ruwan nan yayi zaki ba ko bai yi ba miya basu san ta yi galmi ba ko bata yi ba shin ka iya dora wani abu a halshe malamai sun ce ya halatta dora wani abu a halshe amma tare da taka tsantsan kware da kuma kiyayewa kar ya wuce domin duk abin da iya halshe ya tsaya bai kare azumi to kai kuma iya halshe ana iya jin dandano go to amma bai kare azumi sai dai kana da bukatar ka zubi duk kokore bakinka ka wanke shi duk in miya ce ko wani abu mai zaki dalili kuma akan haka karare yake ga wanda yake da ilimi da ma wanda baya da yana fahimta cewa ya halatta me yasa saboda mai azumi yana gumtsa ruwa ga baki kurkura baki ko ba gumtsawa to dan ka gumtsa wani abu wanda ba ruwa ba duk dai yanda zaka sa ruwa in dai har ya halatta ka halshen ka ya taba ruwa to ya halatta ya taba abinci ya halatta ya taba duk wani abu domin ruwa abin sha ne amma aka ce ya halatta halshen ka ya taba sai dai makoshin ka ne bai halatta ba ya taba ko to haka ma abinci hukuncin su iri daya da abinci da abin sha in dai ya tsaya kan halshi to shikenan amma in dai mutun ya san bai iya wannan kiyayewa to kan ma ya gwada domin wannan gwadawa in ga wanda ya san bai iya kiyayewa to wannan kamar wasa ne da addini don haka abu na gaba shine shin wai mai azumi ya iya yin brush ya amfani da makilin da brush baya da matsala malamai sun yi fatawan cewa babu laihi mai azumi yayi brush ko da tsakiyar rana ne yayi amfani da makilin ya wanke bakin shi sosai sai dai kawai ya kiyaye kar kan wani abu ya wuce idan ya kiyaye iya kiyayewan shi kuma wani abin ya wuce ba da son shi ba ba na manhon shi ba babu komai akan shi don haka yin shi kuma asabaki shi kuma wannan sunna ma ce ana son mai azumi ya kasance yana yawaita asabaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da haka cikin sunnonin azumi sai abin na gaba shine abin da ya shafi dige-dige ga hanci ga ido ga kunne shin idan mutum yana azumi sai wata larura ta bujiro mai wanda sai ya diga magani ga idon shi ya iya digawa babu matsala ga kunnen shi ya iya digawa amma in ya tabbatar da kunnen shi ya samu matsala ya rarake akwai huda tsakanin shi da makoshi to kare ya gwada amma in dai kunnen shi lahiyayye ne irin sauran kunnuwan mutane to ya iya digawa ba lai da diga abu ga ido ko diga abu ga kunne wannan bai tasiri ga azumi bai lalata azumi to sai wasu malaman fiqh suka ce ka iya digawa ga ido kuma ka ji shi ga makoshi ka iya diga ga kunne kuma ka ji shi ga makoshi sai wasu malamai suka ce to in dai har ka ji dandanan shiga makoshi za ka ramka wasu suka ce ba ka ramkawa to sai aka samu fatawabi akan haka to abin da yake kiyayewa in ka diga ga kunne ko ga ido sai ka ji shiga makoshi to dan kiyayewa kai ga karama azumi shine yake kiyayewa amma in ga hanci ne to shi wannan an hana kai tsaye kan maka gwada duk abin da ya zama ga hanci za a diga shi to da ka diga ka tabbatar da ka dige azumin ka duk abinda saboda akwai kofa tsakanin hanci da makoshi shi wannan duk abinda ka diga to azumi ya lalace shi ya sama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa balagha filistin shaq yace illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shaka ruwa amma sai in kana azumi kenan in kana azumi ba a san ko shaka ruwa na arwalla ba a san ka shaka kware sai dai ka shaka sama to ina ga ka zo ka shaka wani abu ma wanda shi ba ma ruwan alwalan bane to dan haka shi wannan ba za a yi ba ga wanda yake azumi daga cikin hukumce azumi wato sunnar annabi ne mutun ya jinkirtar da sahur me ya jinkirtar da sahur shine ka sanya lokaci dan kadan tsakanin sahur inka da sallah ya zama lokaci kadan ne kada ya zama ka sa awoyi ka san wani yana sa awa biyu ma kai sahur ka gama kana ta kyabce awa biyu karshe sai kai kwana mutane suna yawan yin kwana kai sahur da wuri ka wajen jiran sallah har kwana kai ya dauke ka to kamata ya tsakanin sahur ɗinka da sallah ya zama tazara ɗan kaɗan ci wanda yana cikin sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma koda baka da buƙatar abinci to yi kokari ka tashi ko da bino ne da ruwa ka sha domin wanda ya sahur ya dara ka lada wannan sahur ɗin akwai albaraka kuma akwai lada ciki kuma sai ya hika ƙarhi ya hika nishaɗin ibada daga cikin wato hukumce akwai gaggauta buɗe baki ita ma sunnar manzo Allah ya tabbata cikin hadisai daban-daban kamar lokaci ne ba a isa in ta karanto akwai hadisai duka akan waɗannan bayanan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma mutane ba su gushewa suna cikin alheri matukar suna gaggauta bude baki suna jinkirta sahur kuma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasaharu fa inna fi sahuri baraka da sauraron riwayoyi masu tarin yawa me hukuncin mutumin da ya kai azumi amma sai ya bude baki da wani abinci na haram ko dai sata yayi abincin da zai bude baki sato shi shi barawo ne dama amma ai azumi ko da yake yanzu abincin da zai bude baki da shi sato shi ko kuma ba sato shi ba amma dai musulunci bai yarda ba a ci wannan abincin kamar misalin musulmi ne ya azumi ko da yazo bude baki sai zama naman alade ne zai bude baki da shi ko naman kare ai haramun ne shi shugo ko naman jakki na gida aga da haramun ne shi to sai zama na shine abincin bude bakin nashi ko kuma ya zama na akwai musulmin da in ya kai azumi ba abin da ke burge shi in ban da sha sigari kuma shan sigari haramun ne a musulunci amma shi shine yake bude baki da shi akwai musulmin da duk in ya kai azumi sai ya surba giya tana cikin ma abin bude bakin shi wanda yake kusanto da su to me hukuncin shi wanda ya kai azumi ya bude baki da abin haram to azumin shi yayi bai da matsala in dai ya kiyaye dokokin azumi ai ya kai shi ko akai shi ba matsala amma wannan bude bakin da yayi gulgudan girman laihin shi a wajen Allah gulgudan abinda ya aikata na haram kuma sata in sata yana da zulubin sata amma bai bata azumi a ce dan mutun yayi bude baki da abincin haram azumin shi ya lalace a kowanne daban-daban yake azumi yana nan daban inda ya kai shi duka wannan kuma zulubin da ya aikata kamar mutun ne yayi ibada kuma alamomi na cewa akwai an yi azumin nan Allah ma karbe shi dan malamai sun ce idan kai ibada daga cikin manyan alamomin da suke nuna Allah ya karba shi ne a gaban alheri ya biyo bayan ta kana gama wani alheri kuma sai wani alheri ya biyo baya to shi alheri kiran dan uwan shi yake kiran juna suke kamar yanda shi ma sharri kiran dan uwan shi yake ko ba ga in mutun ya ƙarya ba sai ya ƙara guda uku dan ya tsare wannan ƙarya guda saboda me saboda sharri kiran ɗan uwan su suke in mutun ya aikata zina ko ya aikata wani abu wanda ba na daidai ba to wajen ya ba kan shi kariya kan wanda ba sai ga yana ta fada kuma kan wasu kurakurai to haka nan ne shi ma alheri in kai alheri in dai ya tabbata alheri wajen Allah to sai ga alherai na tafiyawa bayan shi amma yanzu a ce kai azumi ne guda zur ko da ka zo bude baki sai ka sha sigari anya ba wahalar banza bace ka sha inda azumin nan naka ya karbi da ba haka zai faru ba dan haka akwai babu alaka tsakanin bata azumin mutum da kuma bude bakin da yayi da abu wanda yake na haram sai dai kawai bai kyauta ba kuma akwai alamomi masu muni akan shi me hukuncin azumin mai azumin da yayi ne yana sauraron music wake wake da kada kade haka yene yana saurari to malamai suka ce wannan gulgudan laihi shi gulgudan yanda za su yi tasiri ga azumin shi girman laihi yana iya zama yahi girman ladar azumin shi sai ya zama sun rosa ladar azumin gaba ɗaya ko sannan kuma yana iya zama bai kai gare shi ba sai dai su tauye azumin nashi ko su gurguntar da azumin kenan gulgudan girman laihin da ya aikata na saurare sauraren banza da kada kada to gulgudan yanda azumin shi yana iya tasiri ya rage ko kuma ya lalace gaba ɗaya to me hukuncin shi kuma wanda yake azumi sai ya tara da iyalin shi da rana tsaka gace gace wannan idan da gangan ne yayi ba karamin mujrimi bane ya aikata laihi mai girma kuma akwai wato rena dokokin Allah domin Allah ta'ala ya haramta haka manzo Allah sallam ya nuna girman laihin aikata haka wanda ya tara da iyalin shi da rana lokacin azumi to wannan ya saba mu Allah na farko dai akwai kafara akan shi nabi akwai tuba sai ya tuba tuba mai kyau in Allah ya kada ma ya yahi mishi in kuma Allah ya ga ya cancanta mai hukuma to akwai hukuma akan shi akan laihin da yi zai tuba tuba mai kyau sannan zai ramka wannan azumin da ya karya matar shi wadda ta mai da akan haka ita ma akwai kafara akan ta akwai tuba akwai ramkan azumi kafara kuma ita ce zai yanta wuyan bawa ko mace ko namiji in yana da yanzu ba azancan bawa ko to sai na biyu shine mi azumi 60 ya hau kan shi jere jere in yayi 60 da in yayi 59 ya tsaya huta sun zubi domin ayoyi sun wato hadisi ya nuna jere jere ne ko jera su zai to sai idan baya iya wannan yana da wata larura ko wani dalili wanda ba zai iya ba to sai mataki na ƙarshe shine ci da miskini 60 to ya ne ci da miskini nan 60 to nan fatawan malamai zaka ji kala biyu akwai malaman da suke cewa ai abinci ne zaka dafa kawai ka kira su su ci to ga ita tana da rauni akwai kuma fatawar da ita ce ta hikarhi ita ce cewa ba wai abinci bane zaka dafa ka kira su su ci a zaka ba su tiya 30 ne miskini sattin zaka raba masa tiya 30 kuma tiya ba irin ta ɗan kacare ba irin tiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tiyar manzon Allah an sha karanta ta cikin karatu cewa ita tana daidai da mulu nawa tana daidai da mulu hudu to irin wannan tiyar ta manzon Allah ita ce zaka bayar da tiya 30 kenan duk miskini bi zaka raba masa tiya guda ko to wannan shine kafarar wanda ya tara da iyalin shi a cikin wato Ramadana da rana gatse gatse kenan kuma akwai tuba akan shi wannan kuma ko yayi da gangan ko ko yayi a halin wato kuskure ko mantu wato duka wato akwai wannan akan shi ita ma matar tashi akwai wannan kafara akan ta matukar ne ba cilasta ta yi ba in kuma cilasta ta ne to akwai sauran maganganu wajen malamai kan shi me hukuncin wanda wato ya jinkirta ramka azumi ana biye shi kamar azumi kwara hudu sai bai samu ya ramka ba kuma har wani Ramadana yake ba to hukuncin shi shine zai ciyar da miskini tare da ramka wannan azumin wannan azumin kwara hudu sai ya ramka su daga baya amma yanzu tunda har wani Ramadana yake wayo bai rama su ba to duk in an yi azumi gwalgwadan adadin da ake biyan shi sai ya ci da miskini ya ne ci da miskini yake shine zaka ba miskini abinci wanda yake kimanin kilo 1 da rabi malamai suka ce kimanin kilo 1 da rabi shine ciyarwa wanda yake daidai da shine rabin tiyan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka bada to kuma shin ba wajen ba miskini abincin shin zaka bashi ne kamin kai azumin kamar yanzu misali wani musamman ma mata wasu ana biyan su azumin mukan kuma gashi Ramadana yazo yanzu wanda ake biya azumi 10 tana iya rama shi kaga ba ta dole sai ta cire miskini to za ta buƙaci ta san yanzu tun yanzu in ta ba miskini yayi ko bai yi ba a batun yanzu zaki ba miskini ba duk wani wanda ke da kai ciyarwa akan shi ko tsoho wanda ba ya azumi aka ci ya ciyar da miskini to sai in an yi azumi an kai shi kai lokacin zaka ba miskini wannan yayi wasu malamai suna cewa ka iya bada kamin azumi wasu suna cewa ka iya bada bayan azumi to duka koda hakan yayi amma in ana neman wanda ne mahihici to mahihici shine duk lokacin da aka kai azumi sai ka bada saboda in ka bada kamin akai kai ka san azumin ya kai tare da kai Allah na iya kashe ka kamin azumin to shi yasa kenan ka bari har in an yi azumi an dauka yau musulmi sun dauko azumi an kai shi an sha ruwa sai ka fudda ciyarwa ka ba miskini gobe ma haka to in kuma sun taru akan ka baka iya biya ba daga baya sai ka biya wannan babu matsala wato sai wato hukunci na gaba shine hukuncin mace mai ciki ko mai shayarwa ko mai bi mace mai ciki zaka ji fatawan malamai da maganganu masu tarin yawa akan ta musamman masu ciki da masu shayarwa ko fatawa akan su ta kai fatawa kala 8 wanda malamai suke fadi akan su to Allahu a'lam fatawar da tahi inganci in aka tantance fatawoyin shine cewa mai ciki da mai shayarwa idan basu iya yin azumi ba to hukuncin su irin hukuncin maral lahiya kawai daga baya za su ramka lokacin da suka iya yi wasu malamai suna cewa su ciyar da miskini wasu malamai suna cewa su ciyar kuma su rama wasu malamai suna cewa kaza amma fatawa mahi inganci shine kawai mace mai ciki da mai shayarwa shine za su rama daga baya in kuma suka ciyar da miskini to babu ramawa dan ba a ciyar da miskini kuma a rama daga baya kenan abinda yake mahi inganci saboda shi ciyarwan wato shi ramawan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare da mai balaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ان الله عز وجل قد وضع عن المسافر الصيام وان الحبل والمرضع للي الله مي غير ما داوكا يا دوكي ما مي بلاغرو ازم ده كما مچه مي چيكي ده مي شاروا كينان حديثن ده منزا الله انغانتاچن حديثي مي يا حدا سو تاره ده مي بلاغرو شيكو مي بلاغرو ايكن شي شيني راماوا دغا بايا باچي يي كفاره بو كو شير ده مسكين تو دان هكا ابن ده يي انغانچي شي wato mai ciki ko mai shayarwa idan bata samu yin azumi ba amma yana da kyau mace mai ciki ta sani ba wai kawai dan kina da ciki bane baki azumi a sai in kin gwada kin ga baki iyawa akwai mata masu ciki da yawa wanda suna azumi kuma suna iyawa kenan mace mai ciki sai ta jaraba ta gano cewa wallahi bata iyawa saboda ta yi guda ta budu mutuwa saboda tsananin wahala to lokacin nan ne ta gano bata iyawa shikenan ba za ta azaltar da kanta ba sai ta bari daga baya ta rama to haka ma mai sharawa ita ma sai in ta jaraba ta ga bata iyawa ne to lokacin nan ne za ta rama daga baya haka ma mace mai biki kenan ba a azumi tare da jinin biki sai ya dauke tsoho wanda ya tsufa tsufa tagab tagab musulunci ya dauke mai azumi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin Ibn Abbas ya rawaito qira'a wa 'ala alladhina yatawaqunahu wa da take zuwa kenan waɗanda suke azumi ta kal yace tsohi da masu shayarwa da masu ciki duka sun shigo cikin wannan ma'anar to su wannan za su ciyar da miskini duk lokacin da al'umma musulmi suka kai azumi sai ya bayar da ciyarwa ga miskini to haka ma hukuncin sumbata wanda ya sumbaci iyali cikin watan Ramadan sumbatar iyali cikin watan Ramadan bai bata azumi sai in sumbatar ta janyo wata matsala kuma matsalar ta zamanto mani ne ya fito amma in maziyi ne bai bata azumi ya zamana mutun ya sumbaci iyalin shi dalilin sumbata kawai sai dan haka mai azumi in ya sumbaci iyalin shi mutakar da hakan bai haihuwar mai da sha'awa mai karfi ba wanda mani ya bayyana to azumin shi yana nan babu wata matsala ko da kawai maziyi ya zo saboda maziyi baya kare azumi mutun yana yana azumi sai ya ji sha'awa ta zo mashi cikin tunanin shi har wato wani ruwa ya fito mashi wanda shine maziyi ko to wannan bai karya azumi azumin shi yana nan daram kawai zai je ya tsarki ne tsarkake kanshi to haka ma wanda ya sumbaci iyalin shi matukar bai kai ga fitar da bani ba azumin shi yana nan daidai ko ya kwanta a wuri guda tare da matar shi jikinta yana taba jikin shi a cikin Ramadan matukar hakan bai haifan mai da zubar da bani ba duka bai tasiri wajen bata mai azumi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar iyalan shi yana azumi kamar da Aisha ta rawaito hadisi da sauransu to akwai hadisi wanda Imam Abu Dawud da ya rawaito a cikin sunan nashi wanda yake cewa wani mutum ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na iya sumbatar iyali na ina azumi manzon Allah ya ce mashi eh wani mutum yazo shi kuma daban ya ƙara tambaya manzon Allah ya ce mashi a'a yace ko da aka duba sai aka ga wancan da manzon Allah ya ce mashi din shi dattiza ne tsoho ne shi kuma an ga wanda yace mai a'a dan saurayi ne matashi to dalilin haka ne sai wasu malaman fiqhu suka ce idan saurayi ne ana tunanin dan saurayi matashi ya fi ƙarfin sha'awa idan ya sumbaci iyalin shi tana yiwa wato abin ya wuce yanda ake tunani to shi wannan kan ma ya gwada wannan kai ya wannan kaskada amma idan dattiza ne ko tsoho ne suka ce shi wannan babu matsala saboda ana tunanin to a takaice abinda yake tabbatuwa na fatawa shine ko saurayi ne sha'awa hawan hawance kuma mataki mataki akwai saurayi wanda zai sumbaci iyalin shi babu wata matsala babu wani abin da zai faruwa to wannan in yayi shi ma azumin shi bai kare ba dan haka taba jikin iyali ko kusantar iyali ta hanyar akwana waje guda ko a taba jiki ko sumbata matukar bai haifar da wani abu ba da zubar da mani to bai kare azumi sai abu na gaba wato hukuncin shi kuma wanda ya istimna'i shine mutun ya dora wasa da al'auran shi wannan kuma matasa sun yi haka nan wurin samari da ƴan mata wajen neman ya buƙata ya biya ma kanshi sha'awa ya biya ma kanshi buƙata sai dora wasa da al'auran shi ko dai ta hanyar abubuwan wasa na akwai abubuwan wasa na zamani wanda ake saidawa na shaytanin mutane wanda suke sawowa suna amfani da su wajen biya ma kai buƙata to ko mutun ya amfani da ire-iren waɗannan ko kuma matashi ya zo ya sanya wasu fina-finai wanda basu dace ya kalla ba ya dora kallo har ya kai ya fitar ma kanshi da mani ko kuma ya dora wasa da hannun shi to hukuncin shi shine wato hukuncin wanda ya karya azumi da gangan yana da babban zunubi ya tabka babban laifi wajen Allah yana buƙatar tuba mai kyau a wajen Allah sannan kuma akwai ramuwa a kan shi wasu kuma malamai sun dora shi bisa hanyar kafara sun ce hukuncin shi dai wanda ya tara da iyalin shi da rana amma abinda ke tabbataccen hukunci a kan shi shine yayi laifi yana buƙatar tuba tsakanin shi da Allah sannan kuma akwai ramuwar wannan azumi in ko ya bi fatawar malaman da suka ce akwai kafara a kan shi kinan ya ƙara layawa cikin masu kafara Allahu a'lam hukuncin wanda ya shaki hayaki ko hayaki na mashin ta nika ko hayaki na sanwa ko hayaki na motar ko na inji ko na mota ko hayaki na tawa ko hayaki na shisha to dukkanin hayakokin da mutum yake shaka babu matsala akan su banda waɗannan guda biyu na ƙarshe da na gari idan kai mai nika ne idan ma hayakin mashin duka ya ta shiga cikin bakinka an yahi maka idan ke mai sanwa ce hayakin sanwa yana ta shiga a bakinki wannan an yahi maki amma hayakin shisha kaga wannan jawo shi ne ake shiga da ganga duk wanda ya ja shisha malamai sun ce ya karya azumin shi ya lalata haka ma wanda ya sha sigari yana azumi ya karya azumin shi amma wanda ba wannan ba matukar wuri ne kake wuri ya turnike da hayaki wannan bai tasiri ga azuminka kamar wanda yana zaune ne aka yi shara kura ta budade waje ta hadiya to ka hada banza an yahe ma ba wannan bai bata azumi shi ma sai wato abin da ya shahi wanda yana azumi a lokacin sahur sai ya tashi yana sahur da yake can kure yake cikin daki can kure yake ashe alfijir ya bullo bai sani bai an kara ba yana ta cin abinci sai da ya fito sai ya ga alfajir ya bullo wasu ma sun gama sallah to me hukuncin wannan abincin da ya take bai san alfajir ya bullo ba malami suka ce babu komai akan shi domin al-aslu shine baqa'ul layl wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta ya subuta khilafu don haka babu komai akan shi zai ci gaba da azumin shi babu zunubi babu kafara babu ramko kuma azumin shi yayi saboda ya gina ne akan shi bai san alfajir ya bullo ba amma matukar ya san ya bullo ya haka to wannan lalatacce ne azumin shi amma matukar bai sani ba kenan azumin shi yana nan akan haka kenan shi ma kamar mutun ne ya dora tarawa da iyalin shi bai daina ba yana tunanin alfajir bai bullo ba sai daga baya ya gano ashe alfajir ya bullo tun dasu to shi ma kawai zai ci gaba da azumi babu lahi sai ya je ya wanka kawai azumin shi yayi babu matsala matukar dai yayi tunanin alfajir bai bullo bane daga baya ta bayyana gare shi cewa alfajir ya bullo amma inda gangan ne sakaci ne kokin dubawa ne kokin bincikawa ne dan dai ya ce to wannan tsakanin shi ne da mahallicin shi kasan akwai masu nuna har Allah ma wayo za su mashi ko to wannan tsakaninka da Allah kan mutumin da ya jinkirta bude baki ga dai rana ta hade manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa idan rana ta hade bude baki haka alqur'ani ya karanta to shi kuma wannan rana ta hade sai ya ce sai ya ga duhu to ai ha ya ga duhu ma ko da mutum ya ce haka ai kan shi duhu ke akwai ciki da ya faɗi haka nan kan ma ya jira duhu wannan ma fata wanda ya maka shi ita ma duhu ce don haka idan ya bari sai da ya ga duhu na farko dai yanzu ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce a gaggauta bude baki na biyu sannan abinda ya kara ma kanshi wannan karin wahala ne bai da alaka da ibada na uku yayi koyi da wasu patattu yahudawa haka suke azumin su manzon Allah ne ya bada labari yace ku saba ma yahuda ku dora gaggauta bude baki na biyar akwai wasu wanda suka bace a addinin su cikin musulmai kamar wasu patattu cikin ƴan shi'a su ma haka ne suke ko da ire-iren su dan haka kenan bai kamata musulmi ya jinkirta ina hukuncin wanda yake ba wanda yake balaguro cikin azumi sai tara da iyalin shi tare da iyalin shi suke balaguro cikin Ramadan kenan an dauke masa azumi ko saboda su masu balaguro sai tara da iyalin shi cikin balagura wannan babu komai akan shi amma inda ke da kai lahi akan shi idan iyalin tashi ita ba ta balaguro kamar shi ya dawo daga balaguro ne da rana gace gace kenan kaga bai dauko azumi ba ko yana da rangwame to sai ya tara da iyalin shi kuma ita ba ta yi balaguro ba to wannan akwai laihi akwai zulubi akan shi ina hukuncin mai azumin da a cikin azumi musulmi ne ya ki yin azumi da gangan saboda shi lalataccen musulmi ne rubabban musulmi ne da gangan ya ki yin azumi kuma sai ya madiya shi ko matar shi umarni ta shirya mai abinci ta shirya ko ba za ta shirya ba to ba za ta shirya ba duk matar da ta shirya min mijinta lalatacce bartayayye ta shirya mai abinci dandai ta kama mai wajen ya ci abinci kai ya azumi to wannan matai tana da zunubi dumu-dumu domin Allah ya ce wala ta'awalu 'alal ismi wal udwan kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq yanzu ita ta yi mai da'a ne wajen saba mu Allah ko koda ya mata alƙawari in ba ta shirya abincin ba zai sake ta wallahi tallahi ya halatta ya sake ta ya halatta ta saba mai koda sabawar za ta kai ga sakin aure matukar dai shi lalatacce ne ya ki Allah ya ki yin azumi kuma yanzu yake ita ta zo ta shirya mai abinci a nan ya halatta ta kiya ta samu lada in ta kiya ta saba mai ta samu lada koda ya sake ta babu matsala dan musulma azumin wato addinin ta yana gaba ga komai nata dan haka ba daidai bane ba wani wanda baya azumi kai ka shirya mai ina hukuncin musulmin da ya saida abinci ga wasu wanda ba su azumi ko dai kristoci ko kuma wasu lalatattun musulmai shi yake yin abinci na saidawa saboda saida ba wanda ba su abinci to wannan in dai wannan ita ce manufan shi wannan ya zama rubabban musulmi jabin musulmi kuma duk wanda ya ci wannan abincin da rana yake ta alharma azumi yana da zunubi inda ma dai a ce manufan shi shine saboda yara waɗanda ba su azumi wataƙila an nemi abinci inda wannan niyya yayi to kaga da sauki amma yayi dan da niyya ya saida ma kattai musulmai wanda suka saba mu Allah ba su azumi to wannan gaskiya duk in ya saida ma musulmin da ya dace yayi azumi amma bai yi bai abinci shi ma ya kama mashi wajen saban Allah yana da kaso na zunubi kamawar da ya gulgudan kamawar da yi to a takaice dai hukumce-hukumcen azumi suna da yawa musamman ma an dawo bangaren mata da jinanan su ko wannan abubuwan suna da yawa don haka zan dakata a nan wurin insha Allah ta'ala abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu yara wa alaikum salam wa rahmatullahi to Allah ya sanar su da hukuncin wanda lokaci bai yi ba a kenan shi ma wannan ya ci abinci ne a halin kuskure ko shi hukuncin su ba ɗaya ba ne me yasa hukuncin su ba ɗaya ba ne domin akwai ka'ida ta malaman fiqh da suke cewa wato al-asl baqa'u ma kana ala ma kana abin da ke asali shi ne a bar abin da yake a kan yadda yake asali me asali shi wajen wanda ya ci gaba da cin abinci har sai da ya fito ya ga ashe abin ya bullo asali wanzuwar dare shi ne asali ko shi kuma wanga me asali a wajen shi wanzuwar yini to shi ne bambancin nasu tunda abin da ke asali wanzuwar yini baya halatta gare ka ka ci abinci ko ka sha abinci sai ka tantance cewa ka rabo daga yini sai baka tantance ba kware kai kuskure ka ci to zaka ramka shi kuma wannan abin da ke asali akan shi shine dare sai ya ci shi babu komi akan shi saboda ya tsaya akan asali duk wanda ya tsaya akan asali ba ya da lai na'am wa alaikum assalam wanda ya mahalki da rana cikin watan Ramadan kuma har mani ya fito mashi wato babu komi akan shi babu kafara akan shi babu rankon azumi akan shi na'am wa alaikum assalam to wannan laihin shi gwalgwadan abinda aka kalla yana da zunubin shi gwalgwadan abinda aka kalla da kuma irin kamawar da yake ko kuma tura mutane da yake cikin hatsari na wannan shine gwalgwadan laihin shi tabbas wannan ba daidai bane ga musulmi ya aikata haka na'am wa alaikum salam na'am bismillah ta yi nafila? Ta yi nafila kamar wata irin nafila haka. Kawai in ba ta yi azumi ba sai ta yi nafila. A to wannan gaskiya an ɗora ta akan kuskure. Abu wata nafila da ake yi in ba a yi azumi ba a ce ta zama madadin azumi. An ɗora ta akan kuskure kuma dama cikin ƙauyuka wannan sai abin da Allah yi. Ana samun abubuwa da yawa na ban mamaki. Na'am, bismillah. Alaikum salam. Ƴan lakwal balagagu kamar sauran musulmi suke. Allah bai bambanta su ba da sauran musulmi. Kamar yadda bai halatta ba ga musulmi ya taba wata wadda ba muharraman shi ba ya taba jikinta ko ya kalle ta kallo na sha'awa ko ya zauna wuri guda da ita to haka nan ne su ma ƴan lakwal hukuncin su. Duk wanda yana da zunubi gwalgwadan girman laihin shi. Kenan gwalgwadan abin da ya aikata. Yana da zunubin shi. Cikakke tana yiwa zunubin yayi tasiri har ya rusa mai azumi. Na'am, in kuma bai kai ya rusa mai azumi ba to zai tsaya kawai babban zunubin da ya aikata. Na'am. Har Ramadan ya kewayo to ita wannan hukuncin ta shine hukuncin da na gani duk mutumin da ake biya azumi ko ma wala dalili ne yasa ake biya shi azumin in dai har bai ramka ba wannan Ramadan ya kewayo to zai ciyar da miskini kenan gwalgwadan adadin azumin mukan da bai bane zai ciyar misali azumi hudu ne kenan sa hudu ne zai ciyar da miskini ko kuma daga baya rama shi na'am shi nayi maganar shi cewa mai juna biyu in ba ta iya azumi hukuncin ta hukuncin marar lahiya kenan za ta rama ni daga baya shine abin da ya inganci lokacin da ta samu sauki ya zama na tana iya ramawa sai ta rama na wanda ba su dauka azumi saboda ba su ga wata ba ɗan galgajiya ko wanda ke cewa kawai su in ba su ga wata ba su dauka to kaga wannan irin su sau da yawa suna azumi ranar sallah yin azumi ranar sallah saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haramta haramun ne yin azumi ranar sallah koda ka kai kana da 25 musulmi sun kai azumi sun kare kai kuma 25 gare ka to dole dai kai hakuri yanzu ka ketare ranar sallah da kwanakan da ba azumi cikin su Allah so daga baya sai ka dora amma duk wanda ya azumi ranar sallah to ya samu zulubi kuma wannan azumin nashi kaga ba lada zai samu ba yayin da yi wabbanza kuma za a bashi zulubi saboda ya keta alharma san yin sallah na musulmi kaga kai baka nuna kai musulmi kirki bane sauran musulmi duka suna sallah kai kuma ka ma tashi da ma ka mai baki sai ka ce wani pasto kaga haka bai daidai ba dan haka kuskure ne babba kaga musulmi ya tashi wasu ma saboda jahilci sai kaga sun tahi sallar idi an yi sallar idi tare da su amma da azumi a bakin su kaga ji yazo cikin mutane yana faɗi ni dai azumi na nake yau eh wannan ganin wata ne ban yadda da shi ba kuma kaje ka sallar idi na'am wa alaikum salam na'am magana kan shi ma nace ciyarwa abin da yake inganci kan shi shine wato ba su abinci shine ka ba su nisfu sa rabin kwano na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nace malamai sun ce yana daidai ko kuma yana kusa ga kilo 1 da rabi dan haka duk mutumin da ya hudda kilo 1 da rabi yabba miskini to ya bada ciyarwa wadda musulunci ya umarni ita malaman da ke cewa ka hudda kwanan abinci ka ciyar akwai wadda fatawai daga wani daga cikin sahabbai amma dai ita wannan fatawai shazace fatawar da ta hikari wajen malamai ta inganci shine cewa wato abinci ne zaka ba miskini ba wai zaka dafa abinci ba ka bashi kwano guda da kuma in mutum misali azumi 5 ne aka tambayo shi bai rama ba har wannan ramadan ya zo to kaga in aka yi azumi na harko sai ya ba miskini guda in aka yi nabi ya ba miskini guda har sai yayi kwana 5 yana ciyar da miskini guda shikenan ya gama yanda daga baya sai ya rama wannan azumin wanda bai wa alaikum salam azumin ramko da azumin nafila da azumin farilla da azumin alwashi duk ɗaya ne in mutum duk hukumcen su iri ɗaya ne inda ya kai mantuwa ka ci abinci kawai ci gaba za ka yi yayi babu wata matsala cikin shi ko na farilla ko na nafila ko ma wani irin azumi ne inda azumi ne wanda musulunci ya ce a yi to hukumcin su iri ɗaya ne na'am bismillah a yi raka hudu a sallame babu matsala idan aka yi raka hudu aka sallame amma mahihiciya ita ce masina masina dai an yi bi a sallame wannan shine mahihici insha Allah na'am wa alaikum salam mara lahiya wanda ya sha azumin kwana 5 saboda rashin lahiya kenan yana cikin rashin lahiyar ne ko amma sai Allah ya sa wannan rashin lahiyar ta zama janadiyar ajalin shi babu komai akan shi saboda Allah ta'ala bai bar mai damar da zai marama ba ko wannan babu komai akan shi wanda malamai suke magana akan shi shine mara lahiyar da Allah ya bashi damar ya kiramawa har wata rashin lahiyar ta dawo ta kashe shi to shine ake diskutiya akan shi amma shi wanga wanda dama bai ma samu ma dama ba kamar tun farkon dauka azumi shi sai rashin lahiya ta kama shi akai azumi 10 ba da shi ba kuma wannan rashin lahiya ya zarce har Allah ya karbi rashi to shikenan babu komai akan shi ba wannan ramko da za a mai kuma babu saboda shi bai samu dama ba na'am bismillah duk haɗaɗɗai ne da wanda ya buɗe baki da abincin haram da wanda ya sahur da abincin haram kaga ai cin abincin haram haramun ne ko haramun ne a musulunci to in kai sahur da shi kai zunubi azuminka kuma hukuncin shi yana nan ƙarƙashin hukumce-hukumcen azumi to haka ma in ka buɗe baki da shi na'am to matar da suka yi haihuwa sama ga 5 cikin azumi kenan ita sai aika tari da haihuwanta yawanci cikin azumi ko matsalolin ta duka na shayarwa ko kuma na ciki ko akwai mata wanda suna samun wannan matsala sai zama duk din Ramadan ya ke waye ko dai tana da ciki ko kuma tana shayarwa ko kuma ta haihu duka dai ita waye yiwa gare ta azumin muka da yawa sun taro akan ta to wannan sai ta fatawan malaman da suke cewa a ciyar tunda fatawoyin suna da yawa amma waccan taramawa ta inganci din ta samu dama idan ta gano kawai bata samun dama azumin muka suna ta taruwa gare ta sai ta ciyar da miskinai a madadin ta insha Allah ta'ala shikenan ba sai ta rama ba na'am Estoma eto karin bayani bisa kan Estoma likitoci ne kamata su yi karin bayani bisa kan Estoma amma ni abin da zan yi bayani akan shi shine matukar mutum Estoma da take yake fama da ita baya iya jimirin yunwa kuma tabbas ne ba kwankwanto cewa shi yunwa ba iya zama da yunwa akwai irin wannan Estoma ko tunda yanzu Estoma ta zama ma kusan ciwon kowa wannan dan jariri ne sai ga an ce shi ma Estoma gare shi sai zama da Estoma ta zama kowa yake da ita to ai hawanci wani tana da sauki wani kuma tana da tsanani to wanda take da tsanani gare shi ta yanda bai iya jure mai yunwa da inda yayi ni da yunwa to akwai matsala to shi wannan kaga yana cikin wanda ba su iya azumi to yanzu sai abin da ya rage bayan haka in dai an tabbatar da tabbas shi bai iya azumi saboda ba zai iya zama da yunwa ba to yanzu abin da ya rage shi wannan Estoma ta ce sai a tambayi kwararren likitoci ciwon nan nashi yana iya warkewa ko bai iya warkewa shine kai abin da ya rage idan kwararren likitoci suka tabbatar da kai wannan gaskiya ba magani sai dai kai a dan samu sauki amma kwata-kwata ba a warkewa to yanzu abin da ke akan shi shine kullum zai ci gaba da ciyar da miskini ba zai jira ba har ya samu sauki tunda bai samu sauki sai ci gaba da ciyar da miskini in kuma likitoci sun tabbatar da cewa ana warkewa a irin shi akwai tarattaman inda in an yi ma ana warkewa kwata-kwata to yanzu shikenan shi ba ciyar da miskini zahir dole ne lokacin da ya samu sauki kuma ya bada muhimmanci ana cikin shirin da na mance in fadi wanda ake cikin shirye-shiryen Ramadan in mutum yana da wani ciwo ko ta larura ko yayi kokarin neman magani iskarar taman ya samu saukin da insha Allah zai iya azumi kenan wannan shine in dai ciwon yana warkewa to zai rama daga baya in kuma ba mai warkewa bane kwata-kwata to shi wannan ba a yi azumi tare da shi kuma ba mai warkewa bane to hukuncin shi hukuncin tsoho wanda ba a iya azumi kullum in an yi azumi sai ya ciyar da miskini na'am haka nan ne kamar ku mushanni da kuke shiga ƙauyuka ku to kaga in haka ya bujuro a mutum ya fada cikin hannu mutum musulmi waɗanda suke jahilai ne kuma in yi masa sabanin abin da suka sani watakila su kwaɗe shi ko a samu matsala to na farko sai taka tsantsan akan a jagorantar da shi tunda ba a jagorantar da mutum da ƙarfin tsiya ko in dai ka karanci mutanen nan tabbas in kai masa ibada yanda take da daidai to ba ku fahimtar juna sai in ka jagula masa yanda suka saba kada ku fahimci juna to kakar raka karbi jagorancin wannan mutanen domin sa kai cikin hatsari in kuma wato mutum ya karba ya fahimci akwai maslaha maslahan shine in kana karantar da su suna karban karantarwar da kake yi musu to sai ka karba ka bi su sannu ka ci gaba da karantar da su har ka samu ka wani lahiya da su tun na taba kawo wato kissar gumi in ce daga cikin tarihin gumi Allah ya ji kanshi lokacin da ya karatu ya zo ya tar da mutanen shi su sun saba ji in an yi sallah sai an yi abubuwan nan na gargajiya wanda su kansu malaman da suke yi sun san ba musulunci bane domin ba su iya gwadi ina yake rubuce cikin littafin musulunci babu shi kawai sun saba su duk in suka kare sallar su suna wasu abubuwa nasu na gargajiya ko dai liman ya ce kowa ya karanta al-ilafi kafa shidda shidda ko ya ce kaza irin wannan abubuwan da suke to ko da ya zo ya tar da mutanen shi kwata-kwata bai iya gamsar da su aka nada shi kuma liman kawai sai ya ci gaba da yi masa hakan in ya kare sai ya ce to a karanta kaza inda suka saba amma dai sai ya tashi gadan-gadan ya samu su karatu a masallaci aka zo kan sallah cikin karatun da ake ko da aka karanta babin na sallah aka yi bayani sallah dalla-dalla ga yanda annabi yake can karshe sai yace to mun karanci sallah ko eh to nan ha wannan babi ya karantar da mu sallah tun daga farko har karshe duk abinda bamu gani ba nan to wajen sallah yake ba ya cikin sallah sai yace dan haka duk abinda muka san muna yi cikin sallah kun bamu gane yaba cikin karatun nan to babu shikenan kawai mu ne ke yin kayan mu ba musulunci ba to sai wani ya mai tambaya yace akramaka Allah ka ce duk abinda babu wajen sallah yake kuma ban ji an yi magana addu'an nan da muke yi ba bayan gama sallah sai malam ya dan sai yace ba mu karanto ta ba ko suka ce eh yace to kenan ita ma ba ta cikin sallah ba daidai bane ita ma kawai wajen sallah take babu ita sai wani ya kara daga hannun shi yace to akramaka Allah in ba daidai bane ya aka kai kake ai tare da kai nan muke yin ta sai yace to daga mu bari gaba daya tunda mun gano ba daidai bane sai aka bari gaba daya shike to mun ji labarin an ce wannan yana cikin tarihi shi kaga in haka nan ne yayi hikima ko duk lokacin da mutum ya fahimci irin wannan hikimar ta iya sa mutane su gano to ta yi sauki saboda kullum musulunci hanyoyin da mutane za su fahimta cikin sauki sai hi ka biyo hanyar da kwata kwata ba baran baran ne za a yi ba zancan fahimta saboda ai wanda yake ba akan daidai ba kai kana fatan ya fahimta ko kuma in ya fahimta shine ribanka dan haka in ka tabbatar da cewa akwai salo da za ka yi wanda zaka karantar da su kuma karshe duka za a gane to yahi amma ka tabbatar da kai babu wani salo ko babu wani karatu da zaka musu kawai in suka tura ka zaka yi tayi kuma ka bar su a haka to wannan gaskiya bai dace kuma bai kamata ba ka bi musu kai tayi ko da ma ta kama dole kai zaka yi jagoranci kuma kai baka da wata hanya ta ka gamsar da su ba karatu zaka musu ba wata rana ba dama zaka samu baka tashi ka musu bayani dalla dalla to kawai kan ma kai in ma kai sallan kai yanda kai kasan kawai shikenan in sun ta daga rama kace ko na dawani na'am eh shi ladanci ai ba kuskure bane a musulunci ko sai dai kawai yana da wurin yin shi shine kamar in yanzu da mikoro da kayan sauti ba bukatar ladanci amma in da baki ne ake sallah kuma muryar liman wasu ba su jin ta awaje to wannan ana ladanci babu billahi manzo Allah sallallahu lokacin da yayi rashin lahiya ai Abubakar yayi ladanci amma a tarihin musulunci manzo Allah sallallahu ba a taba mai ladanci ba a ce yana kabbara ana amsawa kware sai wannan lokacin da rashin lahiya yayi rashin lahiya ya kama shi wanda sallallahu ma shi manzo Allah daga zaulaye ko Abubakar ne yake tsaye Abubakar in manzo Allah sallallahu ya kabbara sai Abubakar ya karba su mutane waye limamin su Abubakar shi kuma manzo Allah ne limamin shi to sai malamai suka ce idan muryar liman ba ta wadatarwa to ya halatta wani ya dora kwalawa yana amsawa dan sauran mutane su ji amma idan liman yana da murya kana wadatarwa to wannan bata lokaci ne kai ladan ka ta amsa yanzu irin ladancin da ake nawa sai ka ji muryar liman ma ta haƙwari akan muryar wannan ladan haka da shi ne ma yana kambara shi kowa da shi kuma ladan can da Allah kuma da yan mai kike muni to kaga irin wannan ladancin zai fa'idan shi wanda liman ma ya yi ka kwarin murya dama ko can ana yi ne dan wanda murya ba ta kai ma ta kai ma yasa kaga ai ko gobe in ana cikin sallah da speaker da mikoro da komi sai aka dauke wuta to dole ma ne a samu wasu musulmi su dora amsa dan wasu su ji ko amma in dai shi liman yana da babban murya wanda in ya fadi da muryar shi ta hita sauran ladan mai to ladan ka kake dan babu bukatar taka insha Allah shine mai bayanin cewa shi ladancin waje gare shi in wajen da ya dace ayi ne kai babu lahima kwata kwata daidai kai in kuma wajen da babu bukatar ayi ne kai to wannan bai bata ma sallah sai dai kai kai abinda babu bukatar shi insha Allah na'am yanan kana yiwa mutum yanzu saboda ladancin nan wasu musulmi sai su tsara rigima to misali kawai sai ka shiga cikin masallacin mutanen da su wannan ladancin dole sai da shi to kuma ka fahimci ba ku fahimtar juna to tunda ba zulubi bane yin ladancin nan kuma ba tawaye ma sallah za yi ba kawai sai ka yi musu ladanci dan liman yayi ka amsa bai sa a ci sallah ka ta lalace ko ta samu tangarda sai dai kawai shi a tsari na musulunci wuri gare shi in kai yin shi wurin yin shi yayi daidai in kuma kai yin shi wurin da ba wurin yin shi ba to ba kai daidai ba kuma babu wani bata ma sallah da za kawai dai abinda ke da kai ba kai daidai ba kamata ya ka bar liman shine yake da haƙƙin ya kwala kowa ya ji Allahu a'lam zamu dakata ana abinda muka fadi zai dai Allah ta'ala ya amfane mu da shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya gafarta mu kurakuran mu, ya yi mu zunuban mu, kuma ya sanya mu albarka cikin watan namu na Sha'ban, kuma ya sa mu na cikin wanda za su isa cikin watan Ramadan a cikin koshin lahiya da cikakkiyar wadata da rahama shi. Muna roƙon Allah dukkanin ƴan uwan mu musulmai wanda suke cikin kunci da tsanani da matsayi, Allah ta'ala ya lawata musu, Allah ya kawo musu sauki da rangwame. Muna roƙon Allah ta'ala ƴan uwan mu ƴan kasuwa da suka samu baraka da tawaya ta dukiya, Allah ya musu musanya mai kyau, Allah ya musanya musu da abin da yake mahi alheri, kuma Allah ya kare tsare dukiyar al'ummar musulmi baki daya a duk inda suke. Allah ta'ala ya kara ba su kariya, musulman da suke cikin yakace da tashin hankali, Allah ta'ala ya kawo musu rangwame da sauki, Allah ya azurta su da samun sauki da rangwame da natsuwa wanda za su iya azurta watan azumi, kuma Allah ta'ala ya kawo musu gudunmuwa da dauki. Muna roƙon Allah ta'ala duk inda wani musulmi yake fama da wani ciwo ko rashin lafiya, Allah ta'ala ya kawo mai sauki da rangwame. Allah ta'ala ka wadata al'ummar musulmi cikin watan azumi, ubangiji Allah ta'ala ka yalwata musu, Allah ta'ala ka kawo musu rangwame da sauki na musamman daga wajenka, Allah ta'ala ka sa mu na cikin wanda za su ga watan Ramadana a lahiya, kuma ka sa mu cikin wanda za su ci amfanin shi, su ci albarkar da ke cikin shi. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka biya mun bukatocin mu na alheri baki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن قام وصام ابتداء وجهك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن على أتم صحة وعافية. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.